أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna yi ma ƴan uwa musulmi wanda suka fito daga Zaria, Kaduna, Abuja, Tagarko, Tafa, Akilbo, Rijana, Katari da sauran wurare, muna yi musu gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuma muna taya kawunanmu da ƴan uwa musulmi baki ɗaya murna dangane da ainihin halattowar malam a wannan wuri, a kuma wannan gari namu mai albarka a yau. Kuma alhamdulillahi, tun daga jiya har izuwa yau saƙonni suna zuwa, har ya kai malam ya zo da kansa ina ba jama'a haƙuri, tare da nuna wasu uzurruka masu girma dangane da rashin halattowar shi tun jiya. Kuma alhamdulillahi mun yafe, Allah ya saka da alheri. Tun daga farkon bude wannan majalisi har izuwa ƙarshen shi, insha Allahu malam shi ne zai gabatar mana da nasihohi a wannan guri. Kafin zuwan nashi insha Allahu, za mu nemi malam Ibrahim Tahir domin ya bude mana wannan majalisi da addu'a. Bayan haka, kafin zuwan wanda zai bude mana wannan majalisi da addu'a, ina yi ma ƴan uwa musulmi albishir da cewar wanda ba su taɓa samun cassette na bidiyo ko na rediyo na wa'azin malam ba, to alhamdulillahi a yau za su samu komai yawansa, ko kuma wani iri suke so. Domin akwai tarihin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam, akwai tarihin sahabbai, akwai na aqida, akwai kuma na tauhid da makamantansu. Idan an duba nan bayan mu insha Allah, akwai mai saida cassette a iya zuwa a tuntube shi don ƙarin bayani. To alhamdulillahi, ba tare da bata lokaci ba, insha Allah za a bude wannan. To alhamdulillahi, na san da yawa kowa ya riga san shi, duk inda kake in dai a nan ƙasa ne alhamdulillahi, sai dai rashin gani da ido labarin shi ya iske ka, kuma ka ji sunan shi ko a radio ko a video ko a kafafen watsa labarai wanda suka shafi jaridu da majallu. Malam Albani daga Zaria, alhamdulillahi, Allah shi gafarta malam Ibrahim idan yana kusa ya zo ya buɗe mana wannan majalisi da addu'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين. Muna miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana da muka daɗe muna jira. Kamar yadda mai gabatarwa na farko ya faɗi, jiya aka so wannan wa'azi ya gudana cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ɗaga mana wa'azin ya dawo da shi yau. Allah ya sa wannan jinkiri ya zama alheri ne gare mu. Kuma su malan da tawagarsa da sauran waɗanda suka zo daga wurare masu nisa, muna roƙonka ya Allah ka kare mu da su gaba ɗaya daga fitintunan zamani da ke faruwa. Da haka sai mu kawo salati ga annabi da fatan Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya tara mu a wannan wuri lafiya, Allah ya tashe mu lafiya, ya ba mu nasara akan abin da za mu gudanar. Allah ya mana jagoranci, ya kare mu daga sharrin shaitan. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم هدنا في من هديت، وآفنا في من آفيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا في من أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، wala ya'izzu man adaita. Mu kara da idza jaa, Allah ya ba mu nasara akan wannan wa'azi da za a gudanar, kuma Allah ya tashe mu lafiya ya maida kowa gidansa lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahumma la tad'al lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wala daynan illa qadaita, wala hamman illa farajta, wala ayban illa satarta, wala maridan illa shafaita, wala mayitan illa rahimta, wala asiran illa yassarta, wala faqiran illa aganaita, wala mujahidan fi sabilika Allahumma illa nasarta, wala mujahidan fi sabilika Allahumma illa nasarta, wala mujahidan fi sabilika Allahumma illa nasarta, wala aduwan illa khazalta, wala aduwan illa khazalta, wala hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah hiya laka rida wa lana fiha salahan illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma tubbina fi taysir kullu asirin fa inna kullu asirin alayka yasirun wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata ad-da'imata fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة قرين لي جيري ماذا دماتا ودن لسوك سامها لرتوا متى ساد دتاوا نامي إسر دقو دياتا زواغ ألا وند تاريكي دت أوكاكا سنتا بتا قريشي وند تيكين تاريشي دكوما إياوشي يباني دامر أمسا قيتركو domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci. Alhamdulillah wahda, babu shakka na amsa gayyatar cewa zan zo ajiya. Sai dai jiya ta faru wani yini ne wanda ajiyan din na dawo daga garin Gubel dake jihar Jigawa. To kowa ya san halin gajiya da kuma kasancewar can din da muka je ba wai zama muka yi ba. Mun gabatar da wa'azi a wannan gari har su hudu tun daga ran da muka je har zuwa jiya da muka taho. Wannan yasa sai na ce to al'amarin addini al'amari ne wanda ake yin shi a cikin nishadi. A yi mini hakuri har zuwa yau insha Allah ta'ala. Kuma na gode Allah madaukakin sarki, sannan godiya ta zuwa gare ku da kuka ainihin fahimci uzurina kuma kuka karba. Alhamdulillah. Masu gayyata waɗanda su ne wakilanku sun ainihin bayyana mini cewa a ƙashin gaskiya ba a aje wani abu na musamman da aka ce lallai sai shi ne za a yi wa'azi a kai ba. Sai dai duk abin da ya sauƙaƙa shi ne ake fatar insha Allah a yi wa 'yan uwa nasiha a kai, musamman al'amuran da suke da alaƙa da mu'amaloli na yau da kullum. To a ƙarƙashin haka ne zan tunasashe da kaina in tunasashe ku akan wata mas'ala wadda tana da matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci, amma a yau mutane da dama sun gafala game da ita. Wannan mas'ala ita ce haqqul jar ko kuma huququl jar, haƙƙin maƙwabci ko kuma haƙƙin maƙwabtaka. A yau al'umma da dama sun gafala game da haƙƙoƙin maƙwabtaka, bayan kuwa al'amarin haƙƙin maƙwabtaka al'amari ne wanda ya tabbata a cikin Alƙur'ani da Sunna, ya tabbata a cikin zantuttuka da ayyuka na sahabbai da tabi'ai, al'amari ne wanda babu wani ɗaya cikin musulmi da yake saɓani da ɗan uwan shi akan cewa dukkanin maƙwabci yana da wasu haƙƙoƙi akan maƙwabcin shi. Maƙwabcin nan ɗan uwan shi ne na jini ko kuwa ɗan uwa ne na musulunci, maƙwabcin nan musulmi ne ko kafiri, maƙwabcin nan mace ne ko namiji, maƙwabcin nan ɗan sunna ne ko ɗan bid'a. Matuƙar zamantakewa ta haɗa ku a cikin gari ko a anguwa ko a mota ko a gona ko a kasuwa ko a ofis, babu shakka akwai wasu haƙƙoƙi waɗanda dole ne kai musulmi ka kiyaye mishi kuma shi ma ya kiyaye maka. To amma yayin da mutane suka nisanci koyan addini daga cikin Alƙur'ani da Sunna, suka nisanci shiryuwa da shiryar magabata, sai muka samu kanmu a wannan mummunan hali wanda yake ya kai mu fasa ihu akan shi mu fashe da kuka. Shine zan yi amfani da wannan dama kamar yadda na faɗi, in tuna sashe da kaina, in tuna sashe ku akan waɗannan haƙƙoƙi waɗanda baki ɗayansu insha Allahu ta'ala zan gina duk abin da zan faɗi ne a ƙarƙashin wata aya ta Alƙur'ani da Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bidhil qurba واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. wannan ita ce aya ta 36 daga cikin suratul nisa, wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya ainihin bayyana mana haƙƙoƙi da yawa, wanda wallahi wannan aya da a ce za a samu wani ƙwararre gogaggen malami daga cikin ainihin malaman fiqhu wanda ya ƙware a fannin tafsiri irin su al-Imam al-Qurtubi, irin su al-Imam Abu Bakr al-Jassas, da irin su al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi, da irin su Malam Muhammad al-Amin al-Shanqiti, wallahi da ka sha fassarar da ba za ta gaza daga wata ɗaya ko kuma fiye da haka ba. To amma za mu ainihin yi amfani da wannan lokaci insha Allah mu faɗi abin da Allah ya sanar shehu a wannan dare da muke ciki a yau, shine daren Litinin wanda ya daidai da 7 ga watan Rajab. Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422, daidai da 23 ga watan Septemba shekarar Bature tana 2001. Allah maɗaukakin sarki ya ce ku bautawa Allah ya ku jama'a, sannan kar ku sake ku haɗa Allah maɗaukakin sarki da komai. Ayoyi da dama suna yawan umarni da cewa a bauta ma Allah, domin wata aya ta bayyana mana asalin yadda mutane suka rikice bayan da annabawa suka zo musu da addini. Shine bayan da annabi Adam alaihi salatu wassalam ya fito daga aljanna ya rayu a wannan bayan ƙasa da shi da zurriyar shi, masu lalacewa daga cikinsu suka lalace, duniya ta fara rikicewa, al'umma sai suka wayi gari suka hadu akan kafirci da shirka da maguzanci da duk wani nau'i da ka sani na sabon Allah mutane suka kware akai Allah ya bada labari akan cewa kanan nasu ummatan wahida a wancan lokaci mutane sun kasance baki dayan su akan addini guda suke ma'ana addini anan ko aqida guda ma'ana aqidar kafirci duk baki daya sun hadu akan kafirci sun bata ba dan komai ba saboda zamanin annabi adam yayi nisa da tafiya kafirci nau'i nau'i wani kafircin shi na bautar gunki wani dodo yake da shi wani tsafi wani yana bautawa wasu mutane ne waɗanda yake ganin waɗannan mutane salihai ne waliyai ne limamai ne sarakuna ne shuwagabanni ne sai Allah madaukakin sarki fa ba'athallahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah madaukakin sarki ya rinka aiko da annabawa suna mai albishir ga duk wanda ya bi annabawa suna faranta mishi rai suna cewa zai samu aljanna matukar ya kafe akan addinin tauhidi sannan kuma waɗannan annabawa suna gargadi ga duk wanda ya kafirce musu ga duk wanda ya ki bin dokar Allah madaukakin sarki to a kashin gaskiya saboda Allah akan haka ne mutane ainihin suka kasance a wannan lokacin wannan irin ainihin barna da suka samu kansu sai Allah ya turo manzo na farko a bayan ƙasa shine manzon Allah annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Nuhu yazo yayi wa'azi yayi gargadi wa'azi yayi wa'azi su kuma kafircin su yayi kafirci annabi Nuhu yana karawa wajen wa'azi su kuma suna kara hura wuta wajen kafirci tun suna sauraron shi har suka daina sauraron shi doda kunnan su suke in suka zo wucewa ce mishi suke tsohon mahaukaci batacce ba gidaje zagin shi suke yi wasiya suke wa na bayan su akan ko bayan ba su kada ƴaƴan su da jikokin su su bi shi al'amari yayi tsanani ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har Allah madaukakin sarki ya mishi wahayi akan cewa babu shakka waɗannan mutane ba za su taɓa bin shari'a ba waɗanda suka yi imanin nan to fa sun riga sun yi waɗannan da ba su yi imani ba ba za su sake imani ba don haka annabi Nuhu sai ya fara addu'a kamar yadda nassoshin alqur'ani suka ba mu labari rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayyara Allah karka bar koda gida ɗaya ne na kafiri fa innaka in tadharhum yudhillu ibadak domin in ma ka bar su sun rayu ba abinda za su sai dai su tabbatar da bayinka wala yalidu illa fajiran kaffara ba wanda za su haifa sai fajiri mai saban Allah dan ta'adda wanda ya kai matuƙa wajen kafirci annabi Nuhu alaihi salatu wassalam duk da wahalan nan da yake a tsakani shekaru 1000 ba shekara 50 sai da ya shekara 950 yana wa'azi amma malamai suka ce bai samu mutane 100 ba waɗannan mutane na annabi Nuhu kafircin su ya shahara a duniya Allah ya ba da labarin kafircin su a wurare da dama cikin alqur'ani karanta suratu yunusa karanta suratu nuh wurare birjik Allah ya ba da labari amma fa a ranar alkiyama saboda mutum mutum ne za su dubi tsabar idan annabi Nuhu su ƙaryata shi a gaban Allah al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi sahihi a ƙarƙashin fassarar inda Allah yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah madaukakin sarki wannan al'umma tamu ya girmama ta ya sa ita wannan al'ummar tamu mu mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama godiya ta tabbata ga Allah mu za mu shedar al'umma a ranar alkiyama mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai shedan mecece fassarar wannan magana ina ma'anar wannan magana aka ce ranar alkiyama Allah zai zo da annabi Nuhu ya gabatar da shi gare shi ya dawo al'umma annabi Nuhu ya kawo su gare shi yace ya ku al'umma annabi Nuhu me yasa Nuhu ya je muku da sako kuka kafirce sai su ce ya Allah ƙarya yake yi wannan na daga cikin ƙarya mafi girma a dandalin tashin alƙiyama a dubi manzo daga cikin manzannin Allah ɗaya daga cikin manya-manyan manzannin Allah a gaban Allah a ce ƙarya yake kuma a dandalin ƙiyama kai dan adam yana da ƙarfin hali ayi ƙarya a duniya ayi ƙarya a lahira sai Allah ya ce don kotu ce kotu ce Allah kuma yayi wa wannan kotu kirari tun anan duniya yace la zulmal yawma inna allaha sari'ul hisab a wannan yini na tashin kiyama ba zalunci ba wanda za a yi wa murdiya duk wanda zai shiga wuta sai ya tabbatar babu shakka ya cancanta ya shiga wuta sannan sai a ce a tafi da shi sun karyata annabin Allah a duniya anan kuma sun dubi tsabar idan shi a gaban Allah sun ce ƙarya yake madadin Allah ya ce a yi wuta da su sai ya ce to shikenan kai ka ji sun ce ƙarya kake waye shaidarka ya za kai ka iya kare kanka sai ya ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace al'ummar annabi Muhammad sune shaidata don Allah jama'a mun samu girma ko bamu samu ba to wallahi wannan girman ba wanda zai same shi cikin mu sai wanda ya bi sunna wallahi in baka bi sunna ballasta min ummati da'awa ballasta min ummati al-ijaba inma ummatu da'awa faqat al'umman nan ta annabi Muhammad nau'i biyu ce dukkan mu da ka gan mu muke rayuwa tun daga zamanin annabi har duniya ta tashi mu al'umma shi ce kafirai da musulmi ina ma'ana al'umma al'ummar da aka turo shi zuwa gare su shi yake kira ummatud da'awa wadanda suka karbi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama to wadannan sune al'ummar shi nashi na cikin gida wadanda ake kira ummatud da'awa ummatul ijaba sun amsa mishi anan ne annabi yake nuna falalar mutumin didda yake krista ko ba yahudi yaji labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musulunci ya karba addinin musulunci duk ibadar da ya bautawa Allah da ita sai ai doubling sai a bashi ninki biyu yanzu da krista zai musulunta ko ba yahudi ya musulunta in aka yi sallar jam'i kai musulmin asali in aka sa maka lada 27 shi kuma sai a sa mishi 54 yanzu dan Allah a ce irin waɗannan falaloli ana fassara su kristoci suna jin su ane musu wa'azi ana yada bushara ana propaganda addinin musulunci al'amarin ba zai sauki ba to amma ba a da awa jama'a galibi duk wa'azozin nan da muke da Hausa muke yi ƙarshen ta wani kristan yana can ƙauyen su bai taba ganin Bahaushe ba ma mugun labari ke zuwar mishi sai dai a ce Hausawa mutane ne masu kashe jama'a sun kashe a gari ka ba sun mu fa ba a kashe amma sai a je a buga a jarida cewa mu muka kashe tunda mu ba ma da'awa su kuma sun zage yada manufar su suke ya jama'ar musulmi kun ji don haka sai a dubi wannan al'umma sai Allah ya ce to ku al'umma adam Muhammad yanzu za ku iya kare annabi Nuhu cewa ya isar da sako annabi ya ce sai al'umma shi su ce na'am sai a ce me dalili ina shahidi ina reference ina hujja sai su ce annabin mu ya ba mu labari ya karantar da mu gurare da dama cikin alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi lallai mun aiko Nuhu zuwa ga al'ummar shi wannan nassi ne ko ba nassi ba nassi ne karara ai ta karanto ayoyi sai Allah ya ce ku saurara hujja ta isa to amma ku kuma waye zai tsaya muku waye malamin ku waye karantar da ku wannan al'umma sai su ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya ce aiko ni kuma na isa in yi shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kafa billahi shahida Muhammadur rasulullah Allah shi kadai ya isa ya shaidar cewa Muhammad manzon Allah ne to shine sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata saboda haka ku wannan al'umma ta annabi muka sanya ku al'umma ce mutanen kirki al'umma ce masu adalci al'umma ce mumina wadda ta yi imani da annabawa litakunu shuhada'a 'alan nasi dan ku yi shaidar mutane a ranar alkiyama wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku kuma manzon Allah ya shaidar ku amma wallahi wannan shedar manzon Allah yana tsoron ranar da za ta zo saboda sanin Allah da manzon Allah ya manzo Allah kowa tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zaunar da sahabi ibn mas'ud yace ya karanta mishi alqur'ani ibn mas'ud ya dauko suratul nisa karatu ya karatu har yazo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا النبي صلى الله عليه وسلم يا ذاك سامو كانكا idan kowace al'umma muka kamo ta muka zo da manzon su akan yi musu sheda in muka zo da kai kai sheda wannan al'umma wani hali zaka samu kanka a wannan rana sai manzo Allah ya ce wa mai karatu hasbuk hasbuk saurara saurara sai ya fashe da kuka wallahi duk wanda kaga baya tsoron ranar kiyama wallahi bai san Allah bane idan mutun ya jahilci Allah duk wani karan tsaye sai rinka yi duk sanda kaji wani yana ce maka ranar alkiyama shine wani wallahi ƙarya yake yi ba kowa bane wanda ya isa a wannan ranar bai isa ba wanda yake jin shi wani ne ba wani bane wannan ce rana ko yinin da Allah zai kwanta nadin duk wani mai sarauta duk wani malami an cire mishi tarbin shi ran duk wani da yake jin shine wani a ran nan sai Allah ya tattaro mu baki daya tsirara maza da mata sai Aisha ta ce oh mata sun shiga uku maza da mata tsirara a fili daya manzo Allah ya ce abin ya wuce da kike tunani ke a nan duniya ne in ina tsirara kana tsirara kake kallo na kana iya gane tsirara amma a kiyama bala'i ya kai bala'i kai kanka kana tsirara baka san tsirara kake ba balle ka kalli duwawun wani ka ganshi da tsohon tabo kai mai dariya baka san halin da kake ciki ba balle halin da wani yake ciki annabawa a wannan ranar Allah ya ce manzo Allah ya ba da labari cewa wa kalamur rusuli yawma idhin allahumma sallim allahumma sallim annabawa ma addu'a suke suna Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri to wallahi in ka ji wani yana cewa ku bi ni ranar kiyama zan shigar da ku aljanna wallahi ƙarya yake aljanna ba ta kowa bace ta Allah ce wahdahu la sharika la al-imam al-hakim abu abdullah an-naisaburi ya rawaito hadisi sahihi cikin kitab al-mustadrak annabi musa alayhi salatu wassalam a zamanin shi dangin shi banu isra'ila suka shirya za su hijira su bar kasar masar sai aka tuna cewa tun annabi yusuf alaihi salamu na da rai yayi wasiya cewa ran da duk za a bar garin nan aje inda kabarin shi yake a kwakule shi a tafi da shi duk inda dangi za su tafi da gawar shi annabi musa yace to yau zamu bar kasar masar jama'a zamani yayi tsawo tsakanin mu da yusuf ba mu san inda kabarin annabi yusuf yake ba ko cikin dattawan garin nan akwai wanda ya sani jama'a suka yi shiru sai wata tsohuwa ta rarrafo ta ce ita kam ta sani to gugu ai sai ki gaya mana ta ce inna sai an bani aljanna annabi musa ya ce dattijuwa aljanna ba tawa ba ce ba zan iya baki ba in za ki gaya mana ta ce ita faufau in ba garantin aljanna ba za ta faɗa ba annabi musa ya ce to a ci gaba da cigiya nan take sannan Allah ya mishi wahayi yace ba ta garanti din ba ta albishir to kun ji me abin ta Allah ce sai da ya bada izini sannan annabi Musa ya iya cewa amma a yau sai kaga wani ya zauna a soron gidan shi yana cewa ku bi ni duk abin da na faɗa ku bi ranar kiyama zan yi kiliya za ku shiga aljanna wallahi ƙarya yake muku a kasar nan aka rubuta littafi da Hausar ajamanci ana cewa ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman Abdul Qadir wai sai da Abdul Qadir kunya Allah yake kawai da tun anan duniya ma zai sauke aljanna me wa bypass din nan na Abuja kowa ai ta shiga kenan ko wai amma kunya Allah yake ji kawai dan haka ya saurara amma fa ya isa ya jama'a yaushe zamu wa Allah shi shige a cikin ikon shi mu zauna lafiya Allah madaukakin sarki yake yayi to jama'ar musulmi wannan na daga surar gogormayar da za ta fara faruwa a dandalin alkiyama a ƙaryata annabawa a nan duniya kuma ranar alkiyama a ƙaryata su to shi yasa sai ka ji Allah madaukakin sarki duk inda bayani ya bayani sai ka ji yana wa abudullah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ya ku mutane ku bauta wa Allah ubangijin ku wanda ya halicce ku wallazina min qablikum shine ya halicci al'ummar da suka zo kafin ku la'allakum tattaquna lallai in kuka bauta ma Allah sai kun samu dabi'a tsoron Allah to anan kuma sai Allah ya ce wa abudullaha jama'a ku bauta wa Allah duk abin da zakai ka tsaya ka duba ka gani akwai bautar Allah a cikin wannan abun kai in babu bautar Allah ka ketare a office dinka a rumfar kasuwarka a gonarka driver mota ne kai a kai ka kasance falke ne ko mai fatauci ko wani iri ne kai babu abin da babu bautar Allah a ciki amma rashin sanin Allah ya kai matuka ga wasu a yau sai ka samu mutum sai ya ce shi fa ba aikin Allah yake ba dama dai aiki biyu ne ko dai kai aikin Allah ko kai aikin shedan in baka bautawa Allah ba zaka bautawa shedan to Allah dai cewa yake wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah wanda zai shiga masallaci bauta Allah zai yi matakar musulmi ne wanda zai shiga ban daki ma bauta Allah zai yi matakar musulmi ne domin yadda zaka shiga masallaci aka ce ka shiga da kafarka ta dama kayi addu'a kayi salati ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ko wani lafazi makamancin haka wanda ya tabbata a sunna in ka tashi fitowa aka ce fito da kafar hagu ka sake ainihin yin addu'a ka sake bismillah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zai shiga ban daki ma cewa aka yi bismillah cewa aka in zai shiga ban daki ya nemi Allah ya tsare shi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is Allah ka tsare ni daga shaytanu maza da mata wanda zai kwanta da matar shi ya sadu da ita ma bautar Allah zai yi bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana da sunan Allah muke fara saduwa Allah ka nesanta mu daga shaytan arziki da zaka ba mu nada Allah ka nesanta shi daga shaytan jama'a wannan duk ibada ce ko ba ibada ba to don Allah dan menene zaka zauna baka san ibada ba dan me zaka zauna baka san yadda ake bautawa Allah ba kowa dake zauna nan yaje wa kanshi tunani da kanshi tsakaninka da Allah kana zuwa ana koya maka addini ko kuwa kai malami ne baka sani ba baka neman ka sani kuma rikicin addini ya taso ka ce kai ne shugaban malamai da wanne zaka ji baka sani ba da a yanzu baka neman sani sannan duk sanda matsala addini ta taso sai ka goge bakinka da broshi sai ka saka shi a ciki ta surutu annabi ya nuna wani sahabi harshen shi yace ka rike wannan sahabin yace ya manzon Allah muka rike harshe kuma da me zamu magana zan Allah yace kai canka kai dai baka da fahimtar magana akwai abin da ke kifa mutane wuta ta gaba ko su kifa ɗaya kwala ta baya su shiga wuta irin harshe ko kotu kaje kaje an ce a daura mutum babu beli harshen shi ne ya ja mai ba laifin shi bane laifi ba beli a'a duk laifin da kayan alƙali ya ce kai ka baka ce algafa ta mala ahuwa ka nake nema ahuwa ka kake sai kaga an sassauta maka amma an kace aje a kulle ni a jefar da makullin wutar jahannama harshen ka ya ja maka ko bai ja maka ba haka to wannan harshe da ka gani da Bahaushe yayi hikima da yace baki ne yanka wuya wannan harshen saboda hadarin shi ka duba duk cikin gabobinka ba wanda yake da tsaro irin yadda ake tare shi irin harshe dubi can nesa aka sashi a cikin baki sannan aka kawo kusoshi sune hakura aka tare shi karfa ya leko dan in ya leko zai jawo maka amma sai ya leko ya jawo maka ka duba harshe da kyau ka gani jama'a mun gane wannan da kyau to duk sanda zaka yi magana ka auna ta ka gani wannan magana sunanta alheri ka fada wannan magana sunanta sharri ka batta malamai suka ce duk abin da ka fada matukar ya kai harafi sai an rubuta shi matukar ya kai harafi sai an rubuta shi ranar alkiyama kuma sai an tambaye ka to rahama Allah ce kawai muke fata amma bai haƙi ya ruwaito hadisi sahihi aka ce ranar alkiyama za a jawo wani mai laifi
tsohon mai laifi ne sai a jawo littattafai ga su nan daya bayan daya har guda 99 kowanne littafi daya iya ganin idan ka shine fadin shi da tsawon shi ba abin da ke ciki sai karatun zunubi duk nan yayi kaza an aka bude shafi kaza babi kaza duk laifi ne littafi 99 shi da kanshi sai kare ya ce ya Allah in za a saka ni wuta a saka ni ka a tsaya wani lissafi sai Allah ya ce saurara la zulmal yau yau babu zalunci sai an lissafa kakkaf ya sakankance cewa wuta zai je sai a ce a jawo wata takarda ashe ya taɓa faɗin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashe ya taɓa faɗi koda so ɗaya so saboda Allah sai a ce to waɗancan littattafai na zunubai guda 99 a aza su a ma'auni a ɗauko katin can da ke ɗauke da la ilaha illallah a aza a ɗaya ma'aunin aka ce sai la ilaha illallah ta rinja wannan sai a ce ku yi aljanna da shi to me yasa na kawo wannan magana ka san ashe ko zikiri za ka yi in ba ka yi dan Allah ba kana ɓata kanka lokaci inda za ka yi zikiri kafa dubu da za ka kwana ka ne da za ka zama kai ne za ki yi saboda zikiri har ƙwaƙwalwarka ta haukace duk ba a nan take ba dan wa kai dan Allah shikenan a kai ne dan ka ɓatawa na rai shikenan kai ne a dan ka farantawa na rai ko dan wane baka kaza duk ka ɓatawa kanka lokaci saboda haka jama'a Allah da yace ku bauta mishi kar ku sake ku hada shi da komai malamai suka ce gwagwarmayar da ake yi da mutane akan kasfi shirka shine ana neman su tsaftace shirka a wurare uku matukar suka tsaftace shirka a wurare uku to komai ya gyaru kamar sallah ce duk inda aka samu tsarkin jiki da tsarkin guri da tsarkin tufafi da tsarkin ruwan da za a yi ibada da shi shikenan sallah ta gyaru amma riga ba tsarki jiki ba tsarki ruwa ba tsarki wurin sallah ba tsarki ina sallah to duk sanda aka samu ka tsarkake Allah madaukakin sarki shi kadai bai da abokin tarayya a wajen ayyukan shi yanzu nan ba iska ce muke shaka mai sanyi ba to wannan iskar Allah ne kadai yake da tasarrufinta shi kadai yayi ta ba wani mala'ika ba wani wanda ya karatu iri kaza wanda ya ba Allah shawara ko kuma ya taimakawa Allah haka kai kanka halittar kanka ba wani mala'ika da ya shawarci Allah ba wani da ya taimakawa Allah ba wanda ya wa Allah gyara game da kai da Allah madaukakin sarki yayi ka kyakkyawa ba wai saboda injiniyoyin da suka bashi shawara akan ka kwararru bane jaki kuma aka yi shi mara kyau mara kan gado ba wai ana nufin injiniyoyin da suka bada shawara shi ba su da fasaha bane a tsarin Allah ne ka dauka duk abin da Allah ya aikata shi kadai ya aikata wannan shi ake kira ainihin wato tauhidi na rububiyya to in ka shigo da wani a cikin wannan to sai a ce shirka ta shigo maka wajen rububiyya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sannan tunda ka tabbatar Allah shi yayi ka shi kadai yayi komai shi kadai yake sarrafa komai shi kadai sai ka gane cewa shi kadai ya cancanta ka bauta mishi karka hada da wani an gane wannan da kyau jama'a to da zarar ka zo bautar Allah in ka gwama da wani shikenan shirka ta shigo cikin tauhidul uluhiyya shikenan tauhidin ka ya lalace duk bautar Allah ka ta zama a banza sannan ka san Allah yana da wasu kyawawan sunaye yana da wasu siffofi madaukaka waɗanda waɗannan siffofin ba su dace a siffanta kowa da su ba ba su cancanta a kamanta kowa da su ba ma'anar irin waɗannan sunayen ba ta dace da kowa ba to duk sanda ka ɗauki ɗaya daga cikin sunayen nan ko siffofin nan ka bai wa wani sai a ce tauhidinka na wannan ɓangaren ya rushe to in ka tsarkake shirka a wuraren nan uku to shikenan ka zama cikakken musulmi wanda yake bautawa Allah tsantsar bautar Allah to sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu to yaya sai kowa ya gyara zama duk wanda yake nan gurin yake saurare na kowa ne ne wannan aya ta shafe ka domin dai ba saman bakwai ce ta fashe ka fito ba ba bishiyar mangwaron nan ce ta tsage ka fito ba ka fito ta tsakanin wata mace ne sunanta uwa da wani namiji sunan shi uba ko waɗannan mutanen su ake kira alwalida ne iyaye guda biyu Allah ya ce a kyautata musu wanda duk ya wulakanta iyayen shi Allah ya tsine mishi albarka jama'a ku san wannan da kyau biyayyar iyaye tana kanka iyayenka sun mutu ko suna da rai biyayya bata taba canzawa ba bata sassauce akai ba sai ranar da kai ka kwanta ka mutu to aran nan kuma da kai da su gaba ɗaya duk kuna gaban Allah sai da Allah ya da ku amma kar ka taba daukan cewa shekaru 30 da suka wuce kana karami babanka ya rasu don haka kai baka da matsala a matsala kai zaka yi wa mahaifinka addu'a in Allah ya hore maka zaka iya diban kuɗi ka gina masallaci ka sadaukar da shi ga mahaifinka ka gina famfo ka yi wa mutane titi duk ka ce ka sadaukar ga mahaifinka ya zo cikin hadisi sahihi wanda al-imamu Ahmad da Muslim suka ruwaito annabi yace idza matal insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutun ya rasu duk ayyukan shi gaba daya sun dakata ba inda wani lada zai sake zuwa mishi kabari sai ta hanyoyi uku annabi sallallahu alaihi wa sallama yace abu na farko waladin salihin yad'u lahu dana gari wanda yake mishi addu'a shi yasa ba haihuwa ba jama'a ba aure ba ba nan matsala take ba ya zakai danka ya zama nagari in ka haifi dan banza ka ƙara dagwalgwala rayuwar duniya kuma ka rikitawa mutane harka ya saci kajinsu ya fasa kan ƴaƴan jama'a yayi wa ƴan mata ciki ya sace kaza ƙarshen te gude baka a hannun ƴan sanda me ka karu da shi baka karu da komai ba sai balbala da bala'i haka ne ko ba haka ba amma in ka haifi da nagari ya iya qur'ani ya haddace alqur'ani malamai suka ce kai kamtaka ta yi kyau aka ce hani'an mari'an walidaka alaihima aka ce alherin Allah ya kai maka kai da danka ya iya qur'ani kana musulmi ka zage kaga danka ya iya qur'ani aka ce alherin Allah ya kai maka ranar kiyama taj za a sa maka kambin sarauta da kai da uwar dan a sa mala'iku su ta sa ku gaba su ne muku kirayi ana wannan wa'azi ya zo a daidai dama ga matsakiyar zage zage ko an ce mu zage zage mun fi kowa son sarauta ko mu sa nadi muna kasaita ana ranka ya dade to balle a ce nan fa dandalin kiyama ne wane mutum zage zage za a je aljanna alhamdulillah haka ne ko ba haka ba aha ba zage zage bane nan insha Allah mana to kai ko guda jan ba Kano ne mun gane wannan da kyau jama'a a ce dan Allah a duniyan nan aka ce yau an nada maka sarauta ana tafiya ana maka busa ya kake ji to balle fa a kiyama Allah ne ya nada maka sarauta yace mala'iku ku yi mai kirari ku kai shi aljanna don Allah wani mukami ya kai wannan sai aka ce fa ma zannukum bin najl inda jazaihi to wai wannan sakamako za a yi wa dan da ya haddace ya iya qur'ani kun ji iyayen shi sakamakon su to shi kuwa dan fa sai aka ce ulaika ahlullahi was safwatul mala wadannan sune na dama da Allah a kasan Masar a da kafin Yahudawa su yi sharri wajibi ne duk dan musulmi sai ya haddace qur'ani kuma abun mamaki a da ba makarantun tahfizul qur'an makarantun allo ne da tsangaya tsangaya kawai a daji kana haihuwar danka sai ka tafi ka samu wani alaran ma ka je ka fara gaisuwa karmakallahu an yi mini haihuwa da yaro yayi dabara za a kawo shi saboda a da a kasan Masar duk karatun da za ka yi a jami'a Azhar matukar baka haddace qur'ani ba karatun boko ba ko karatun me ba za a dauke ka ba wai credits ake so ka samu a English math me ba ruwan su da wannan duk abin da kazo zaka karanta tibbiya likitanci ko pharmacy ko engineering ko zaka karanta aikin lawyer economics zaka karanta business admin public admin CRIRK zaka yi Arabia duk abin da zaka karanta a kasan Masar a da sai in ka haddace Qur'ani shi yasa duk wani babban malami in ka kallace shi a kasan Masar a yanzu insha Allah mahaddaci saboda a da kafin a daukai makaranta sai an tabbatar ya haddace Qur'ani, don haka kafin yaro ya gama secondary ya haddace Qur'ani. Don Allah, in aka samu engineer ko lawyer ko pharmacy ko wani iri ne ya haddace Qur'ani, wataran zai ce ba ruwan shi da addini. To ana nan Yahuda da suka hasashe haka sai suka ce nan kuna bata kanku lokaci ne, to menene alaka Qur'ani kuma da boko? Shikenan sai aka rusa lamari. To annabi ya ce mutumin da ya haifi da na gari, ma hiya tariqu ila alwalid as-salih, wace hanya ake bi a samu da na gari? Jama'a, shine tun farko tukuna kai ka zama na gari, kai ka zama na gari, amma kai dan banza kace kana fatan ka samu na gari, taya za a yi haka? Kayo da rikanka. Saboda haka kai sai ka zama na gari, ka nemi mace ta gari, ka nemi hanya aure mai nagarta, ayi aure a bisa sunna, a guji bid'a, a guji sabon Allah, zalunci, sai kaga Allah madaukakin sarki kana tayawa da addu'a sai Allah ya baka da na gari. Domin samun da na gari abu ne wanda yake a hannun Allah, amma kuma Allah madaukakin sarki ya gaya maka hanyar da zaka bi. Kowa da ya san yanzu cikin damuna muke, Allah shike fitar da ainihin abin da aka shuka a ƙasa ko, amma saboda tawakkalinka hakan nan zaka je kai addu'a a gona ka masara ta fito, sai ka je ka zuba ka noma ka sa taki sai ka koma gida ka dogara ga Allah, haka ne? Haka da na gari, ba kawai haka siddan kai dai ka buga wa mace ciki shikenan ka aiko da ragon suna, sannan kuma ka ce Allah ya bamu da na gari, a'a kai wani kazar kazar, wajen cin abinci ne, wajen sallama ne, makaranta ne, al'amarin yadda ake gudanar da rayuwa ne, duk sai ka bi ka nuna wa danka. Ya kai matuƙa hatta cin abinci sai da annabi ya zaunar da yaro ya ce kai in zaka ci abinci ka ci gabanka, ka yi bismillah, ka sa hannunka na dama. Duk wannan menene? Ba koyar da tarbiya bane? Ma'ana ba a ce ka ci da dan ba kawai, bayan ciyarwar ka koya mai yadda ake cin abincin. Ba a ce rigar sallar ba kadai, bayan rigar sallar da koya ka dinka mishi yaya za a yi ya sa rigar sallar, wacce irin addu'a, ba wai gadan kwana ba kawai, amma in ya zo kwanciya wacce irin addu'a zai yi wajen kwanciya, duk sai an koya wa yaya waɗannan abubuwa. To a taƙaice ya jama'ar musulmi, annabi ya ce wanda ya samu ɗa na gari mishi addu'a, babu shakka wannan alheri zai rinka kai mishi. To ko kana yi wa iyayenka addu'a, ko kuwa ma kai sai yanzu ne ka tuna kana da iyaye sun mutu? To malamai dai suka ce kamata dinu to dad, kamar yadda kai haka za a yi maka. Shi yasa ba kai laifi ba, yanzu in kana da miliyan ɗaya, in ka ɗau 500,000 rabi kenan, ka je ka samu wasu gari da ba su da masallacin juma'a, ka ce ku zo zan yi muku masallacin juma'a, Allah ya kai ladan ga kabarin mahaifina ko uwata. Wallahi daidai kai sunna kai shari'a ce. Jama'a mun gane wannan da kyau? Bayan haka annabi ya ce aw ilmin yuntafa'u bihi, ko mutum ya rubuta wani ilimi ko ya karantar da wani ilimi wanda ake amfanuwa da shi. Ya ishe ku misali, kullun ka saurari gidan rediyon Najeriya na Kaduna karfe 8:30 na dare zuwa karfe 9, sai ka ji babban malami Abubakar Muhammadu Guri me yake tafsirin Alkur'ani, amma shi yana kabari amma ana amfanuwa. Shin wani irin abu zakai da zaka kokarta ka kai ga wannan matsayin? Ko ka san ana amfanuwa da karatun da ake saurare a rediyon nan yanzu kusan fiye da yadda aka amfana yana da rai? To ya jama'ar musulmi, kai ba za ka tashi ka nemi ilimin da za ka karantar ba? Ko kana da rai ko baka da rai, kai ma amfana? Jama'a mun gane wannan da kyau? Ko ka rubuta abinda jama'a za su karanta. Yanzu mutum nan suka koyi ibada da kawaidi, za su kirgu ba? Mutum nawa ne suka koyi ibada da ahlari, ba za su kirgu ba? Wace gudunmawa za ka iya wa al'umma kuma ka yi wa kanka, kai ma ka nemi ilimin da za ka rubuta wasu su amfana? Sannan annabi ya ce aw sadaqatin jariyatin, ko kuma sadaqa mai gudana. Su ne misalan da muka yi, ka gina masallaci ko makaranta ko makamantan ayyukan alkhairi haka. Yana daga cikin sadaqa jariya jama'a. Yanzu kama a ce garin nan sai Allah ya azurta ka, sai ka zo sai ka kafa musu asibiti, ka kawo musu likitoci, ko ka jawo musu wutar lantarki, ko ruwan famfo, ko wani abu da za su amfana da shi. Jama'a su rayu cikin mutunci, amma ba ka yi kuɗi ka ƙetare ka bar danginka da jama'arka a cikin wahala, ka tafi can kana rayuwa a cikin ni'ima, ba abin da ya shafe ka, da an yi maka magana suka ce da Allah mai haɗa ka da su, talakawa kawai, rawa kaiwa Allah, Allah ya baka, sun fi ka iyawa in rawa ce, dan su suka haife ka, falala Allah ce, dan me za ka aibanta su? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dai abin da ya faɗi cikin wannan hadisi kenan. Sai mu dawo kan aya da Allah madaukakin sarki ya ce wa bil walidaini ihsana. Sahabi Abdullahi dan Abbas ya ce akwai abubuwa uku waɗanda kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan uku to tagwaye ne. Abu na farko bauta wa Allah da biyayyar iyaye, kyautata musu. Duk mutumin da ya bauta wa Allah matukar bai kyautata wa iyayen shi ba, Allah bai karɓi bautar shi ba. Da za ka yi sallah, babanka ya ce wane ƙarfe 5 zuwa ƙarfe 6 ka je ka zuba min taki a gona, ka ƙi sallar ka ta zama sallar banza. Domin wanda ya ce a yi sallar nan shi ya ce a kyautata wa iyayen. Abin da ya ce kadai fa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. In suka nemi jayayya da kai akan abin da ilimin ka bai kai ba, wannan ka kai musu ta'a. Shin zuba taki a gona saban Allah ne? Ba saban Allah bane. Mahaifinka yace ka zo. Ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yace ya kai matukar da da mahaifinka zai ce ka rabu da wata harka da kake ta duniya, dole ka rabu da ita. Kana aikin gwamnati sai babanka yace shi san bai yadda ba, ka dawo ka ci gaba da gona. Kai juyin duniya yace shi ra'ayin shi kenan, dole ka watsar ka dawo. Haka manzon Allah ya faɗi hadisi sahihi cikin littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari. Jama'a mun fahimci wannan? Dan ku san yadda shari'a ta kai matuƙa wajen girmama mahaifa. To da wannan ne ashe iyaye za su gane, ashe musulunci ya ba su tasu darajar. To kai kuma kakka nemo wa kanka rikicin da baka iya ba ya kai uba. Karki nemo wa kanki rikicin da baki iya ba ya ke uwa. Sa'adu dan Abi Waqqas ya bada labarin cewa mahaifiyar shi ta taba jayayya da shi akan lallai sai ya ridde rabu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace a'a inna wannan kan ba za ta sa'u ba. Tace ba za ta sa'u ka rabu da Muhammadu ba, yace ba za ta sa'u ba. Ba zai yi ba, yace ba zai yi ba. Tace to zan daina cin abinci har in mutu saboda yunwa. Ai maka gori, yace to kam ni dai ina nan ba zan yi ridda ba. Kwana ɗaya kwana biyu dattijuwa malam da ta ga abin nayi ne sai ta jawo abinci ta ci. Ta ce yaran zamanin nan al'amarin nasu ya kai yadda ya kai. Sa'adu ibnu Abi Waqqas ke. Domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shi ya nuna mana darajar iyayen ba? In iska da ba sa bin sunna suna girmama iyayensu ne? Ba sa girmama iyayensu. Ta ba zai je ya shawo ya sha giya, zai sha ta ba an uban yi mai magana sai miƙa mai guntun sigarin ya ce kai ma ka busa mana, kwakwalwaka ta yi caji. Jama'a mun gane wannan da kyau? Saboda haka ya jama'ar musulmi, iyaye suna da girma, iyaye kuma su daina neman wa kansu abinda Allah bai ba su ba. An ta rikici da wasu iyaye a shekarun baya, wai kadai wai ɗanka ya ƙidurƙusa maka, wai kadai wai ɗanka ya aje gemu, waya za a yi kai da gemu, ubanka da gemu, wacce irin rashin kunya ce? To ai ka buga dattijo, wannan kuskure ne. Kai kana da mata, ɗanka na da mata, ya aka yi? Kai kana da wando, ɗanka na da wando, ka yarda shekarar shi 30 ya rinka yawo tsirara tunda dai kai kana yawo da wando? Dan ka kuyi tarayya da shi a cikin abu ɗaya? Kai kana da mata, shi yana da mata. A gida ɗaya kuma kowa ya shiga ɗaki ya rufe ɗaki da matar shi, ba wanda za a ce ya rashin kunya, haka ne? To kawai dan ɗanka ya aje gemu me zafi, kai ba rufin asiri ba ne ma ɗanka da ya zama mutumin kirki, ya ɗauki siffar dattawa? Ko bayan ba kake nan ashe gidanka dattawa za su riƙe? ka yadda ya sa wahan sallah ya juya ta baya sa bakin gilagina kallon rana da gefe ka yadda to Allah ne ya ce wa bil walidaini ihsana to sa'annan sai Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya mai girma sai ya ce wa bizil qurba hakanan dangi na kusa wallahi in ba alqur'ani babu littafin da zaka karanta ka ji wadannan jawabai alqur'ani littafin shari'a ka kyautata wa iyaye danginka Allah madaukakin sarki yace wadannan na kusa dinnan uwa daya uba daya uwa daya uba daya ƴan mazazar ta hanyar iyaye mata aka hadu a dangi ne Allah da yace ka kyautata musu baki daya ya kai matuka shari'ar musulunci har yadda ta yi akan wasiya ga dangi a ce ka san suwa na danginka ne amma ba su da gado cikin dukiyarka sai ka zo da suwa sai ka ce in ka rasu a kasafta dukiyarka kashi biyar a ba su daya bisa biyar shari'a ta ce ta yadda ko a ba su daya bisa hudu shari'a ta ce ta yadda ko a ba su daya bisa uku shari'a ta ce ta yadda in ka ce a ba su rabi aka ce a kai kuma ka ketara haddi duk da haka sai a ce in ya cika sai a dibi daya bisa uku sai a ba su duk wannan sadar da zumunci sannan Allah ya ce wal yatama marayu maraya malamai suka ce maraya shine dan da ya rasa uba kafin ya balaga ma'ana duk dan da ya rasa uwa koda kafin ya balaga ne ba za a kira shi maraya ba domin maraici fasarar shi da Hausa shine rashin galihu mutumin da ya rasa uba shine rasa galihu to amma mutumin da ya balaga ya zama mai gidan kanshi dan mahaifin shi ya rasu asali ba za a kira wannan maraya ba domin dama ya tsayu da kafar shi to marayu abe ban girmamawa ne wanda duk ya cucu maraya ya shiga uku ya lalace a cikin nassin alqur'ani Allah yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar marayu da zalunci babu shakka wuta suke ciwo cikin su kuma ranar kiyama sai sun shige ta wallahi in ka san ka taba cin dukiyar maraya kwandala wallahi kaje ka mayar mai da abin shi domin da kunyar lahira gwamnati duniya jama'a ya kai matuka a kasar Larabawa a yau in ka kwanta ka rasu sai kotu ta aika wa kaninka yazo sai a ce dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ya kwanta ya mutu ko dan uwanka uwa ɗaya ko dan uwanka uba ɗaya ko dan uwanka na dangi ya rasu ga marayu ya bari dan haka kotu tana baka shawara idan matar ta gama ta kaba ka aure ta sai ka hada ƴaƴan dan uwanka ka rike in ka ce ka ranke dade ni dai bazan iya ba sai a ce to duk wata zaka kawo kotu dubu kaza wanda zaka rinka ba ƴaƴan dan uwanka a biya musu kudin makaranta da kudin haya da su ci abinci in ka ce ba zaka iya ba sai a daure ka domin waɗannan ƴaƴan ba za a bar su su tozarta ba tunda kai ga ka a duniya domin kai ne uban su to amma yau ƴaƴa nawa ne suka tozarta saboda iyayen su sun rasu amma ga kannan uban su ga yayyen uban su nasu ƴaƴan suna rayuwa cikin mutunci su kuma suna rayuwa cikin kaskanci wai me yasa wai uban su da ya haife su ya rasu kanin uba uba ne wan uba uba ne kanin uwa uwa ne to dan menene ba za mu rinka ainihin rike marayu ba wanda ya kai cikin hadisin Bukhari annabi yace danni da wanda ya rungume maraya annabi yace haka za mu zauna aljanna kujera daya kafada da kafada jama'a wannan mukami kenan kuma me baka samu ba kuma a ce ranar alkiyama zaka zauna kafada da kafada haka annabi ya gwama yatsin shi guda biyu yace kafada da kafada haka za mu zauna da ni da duk wanda ya rike maraya ba wannan ba malamai kuma yadda ya tabbata cikin hadisai sun nuna cewa ma ai akwai matukar falala shafa kan maraya ma kadai akwai matukar falala amma yau rankwashin kan maraya ake tafi ka ba mu guri saboda rashin sanin addini saboda rashin neman falala a inda take sai ka rankwashi kan maraya sai ka je kana shafa tabarruki jikin wani shehi wanda yake karshen ta bashi da albarka kaga fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu abinda aka ce mutane ba shi suka yi ba sun tafi neman falala a wani guri to Allah da yace a kula da maraya a mutunta shi والمساكين hakanan miskinai wanda maskana fatara talauci rashi da wadata suka same shi tautata musu ana taimakawa talakawa kuje ku karanta tarihin bawan Allah Umar dan Khattabi sahabi Allah ya kara mishi yarda Umar a jahiliya dan tauri ne fa amma da ya musulunta ya zama mutumin kirki bayan annabi ya rasu Abubakar ya rasu khalifanci ya dawo hannun Umar Umar ya zama adili mutumin kirki in dare baya bacci sai ya samu abokin shi shugaba ne fa ba na kasa ba ba gavana ba ba chairman ba ba sarki ba hakimi ba shugaban duniya don a zamanin Umar sai da duniya ta zauna a karkashin musulunci amma Umar baya iya bacci da daddare sai ya samu abokin shi sai su rinka kewayawa cikin lunguna suna tafiya wai ko zai ji wani yana nishi bai da lafiya bai da wanda zai kawo mai magani ko zai ji wata tsohuwa tana makyarkatar sanyi ya je hura mata wuta ɗakin ta ya dumi ta kwanta lafiya ko zai ji wani tsoho kudin cizo ko sauro ko fitifiti ya hana shi bacci Sayyidina Umar kenan idan ya kewaya ya kewaya abokin shi yana tsaye yana nafilfili sai ya zo sai ya kabbarta nafila sai abokin ya kewaya haka suke yi wata rana Umar na cikin kewayawa ya zo daidai tagar wata mata sai ji ta ce Allah ya tsine wa Umar albarka sai ce a'udhu billahi sai marmaza ya zago kofar gida ya kwangwasa mata kofa yace baiwar Allah ya aka kike tsine wa Umar tace ya tura mijina an kashe shi a wurin yaki ga marayu ya banni da su da yunwa suna kuka na rasa yadda zan na sa ruwa na zuba duwatsu na yi musu ƙarya cewa abinci nake dafawa yara sun kasa bacci Allah wadaran Umar yace a'udhu billahi tsaya ina zuwa sai ruga da gudu gida yaje taso matar shi first lady kenan fa ya azo mata tukunya aka bakar tukunya shi kuma ya dibo gari ya azo aka fada shi ya taho yana zuwa ya bude gidan wannan mata ya hura wuta ya dora tukunya yana dafa musu tuwo da miya mai bada labari yace naji tausayin Umar yayin da naga a matsayin shi na khalifan musulmi ya kwantar da habashi kasa yana hura wuta gemin shi na sharar kasa yana tuka wa talakawan shi tuwo ya tuka musu tuwo suka ci suka koshi a daren nan yace baiwar Allah ki kwanta ki bacci ke da ƴaƴanki in gari ya waye ki je majalisar Umar amma dan Allah kake fadi komai sai alheri tana zuwa sai ta same shi shine mutumin nan ne na jiya a karagan mulki sai ta hau makyarkata na shiga uku na lalace yace a bakile shi ba kwantar da hankalinki daga wannan lokaci Umar ya sa aka kafa wata hukuma wadda aka rinka baiwa yara marayu da galabaitattu da tsofaffi da gajiyayyu aka rinka ɗibar dukiya ana basu as-sayyida Aisha tace wallahi in aka kawo mana abinda gwamnati ta yanka mana a wannan watan ba mu gama cinyewa ba sai na sabon wata izo jama'a kun ji adalci kun ji yadda ake taimakawa talakawa dukiyar nan tawaye ta Allah ce Allah ya danka a hannunka kai shugaba sai ka kyautata musu su ci Sayyidina Umar duk da adalcin nan nashi ya nada sabon governor a garin Hims gwamnan nan da yaje garin nan sai ya aika da mai gidan shi Umar katon na biskit mai dadi ba biskit irin wannan da ake yin shi da rogaggeda da bawon geda ba biskit da dabino da zuma Umar ya dauko biskit ya dandana yaji zaki sai ya ce kai dan aike duk kasar Himsu ana cin irin wannan yace ina sai gidan gwamna nan kai dani yace ka koma mishi da kayan tsaye shi ka ce ya ciyar da mutanen kasar shi abinda shi da iyalan shi yake suke ci a gidan shi domin dukiyar ba tashi bace ba ta iyayen shi bace Sayyidina Umar kenan Allah ya kara mishi yarda ya shigo gidan shi ya samu matar shi Atika tana sallah akan dadduma duk gidan shi babu me duk gidan shugaban kasa fa duk gidan shi babu dadduma sabuwa don haka yau da ya shigo ya samu kawai sai ya tsaya akan ta tana sallah mai sallah yake wannan dadduma daga ina tace gwamnan ka ne Abu Musa zai zo hutu gida ya zo min da ita tsaraba tace Umar ya fisgar da duma ya fita kofar gida ya ce wa jama'a aje a kamo Abu Musa ai mishi duka sai ya galabaita yace sannan a zo da shi gwamna fa guda kuma yana nan akan mulkin ya zo gida ne kawai hutu eh kuskure ne ba dukiyar gwamnati ya kawo matan shugaban kasa tsarabar daduma aka zo da shi an yi ligib da shi Umar yace ku sake tasa shi bai da kuba yace ranka ya dade a saurara me nayi a ji hamzari na mana Umar yace me hada ka da matata ka dibo dukiyar gwamnati ka kawo mata tsaraba yace ai yadda duma ce kawai Umar ya kwace da duma ya maka mai a fuska yace ka kwashe kayan tsayar ka tafi Sayyidina Umar ke ya shuwa gabanni sarakuna daga tai da hakimai ciyamomi da kansiloli gwamnoni da shugabanni da ministoci da daraktoci waɗannan su ne nassoshin da ya kamata ku rinka daga kai kuna waiwaye saboda ku yi adalci domin wannan adalcin shine kawai abin da zai kwance ku a ranar alkiyama don malamai sun ce wanda duk yayi shugabanci a ranar alkiyama daura za a je da shi gaban Allah adalci ya kwance shi ko kuma zalunci ya kara daure shi a yi wuta da shi ka san ka taba zaluntar al'ummar ka wallahi tun anan ka mayar da zaluncin nan komai dadewar zalunci baya narkewa ranar alkiyama fasiki in ya ga littafin shi ga irin zaluncin da ke ciki sai zo yana cewa mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan irin littafi kenan laifi karami da babba sai ya kididdige Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata ne za su same shi a jibge wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta kowa anan jihar Kaduna aka samu wani ya taba satar gwamnati bayan shekaru da ya gane ba daidai bane ya mayar wa jama'a kudin su wallahi wannan in abun kunya ne to yafi sauki fiye da kunyar lahira da za a daga shi a tsine mai albarka sannan a ce ai wuta da shi a taimaka wa talakawa jama'a yanzu tsohuwa nawa ce a nan garin lere a nan garin jere tana nan yanzu haka bata da lafiya bata da da bata da jika bata da dan uwan da zai sai mata kafino ko pingo da zata sha a daren nan ta samu te bacci a ran nan a NTA a wani program nasu na safiya from the grassroots suka saka wata tsohuwa a wani kauye daga cikin kauyukan Lagos tana roko don Allah gwamnati ta taimaka musu ba ruwa ba wuta ba kudi tace bata da da bata da jika haka take cewa I take God back them dan Allah su taimake mu nace yanzu wannan kwaya dai kawai in da kai kukanka gaban Allah ranar kiyama sai ta hana ka shiga aljanna dan wani sahabi ya zo ya ce ya manzon Allah me nayi ne kowa an bashi mukami ni an banni ba mukami manzon Allah yace la tasalil imara karkarin ka neman shugabanci innaha satakunu nadamatan yawmal qiyama wanda diye shugabanci sai ya raina kan shi ranar alkiyama yanzu mutan gidanka an aka ce za a bincike ka akan su su kansu tun anan duniya a ce za kai ka oputa panel za a bincike ka daya bayan daya akan mutan gidanka za ka iya amsa duk tambayar da aka yi maka to balle ranar alkiyama Allah da ko ka boye sai ya fasa asirinka yauma tublas sarair haka Allah ya ce ranar tonan asiri in ba ranar kiyama ba babu ranar da aka yi mata kirari da irin wannan mugun abin yauma tublas sarair ranar tonan asiri bayan sunaye da Allah ya kira ta masu fargaba Allah ya ce fa iza ja'ati tammatul kubra kiyama ce tammatul kubra uwar bala'i ita ce as-saha masifa duk kiyama ce wannan Allah ya kira ta da wannan sunan ita kanta ce masifa ba wai ranar masifa ba ita kanta ce uwar bala'i ba ranar uwar bala'i ba sannan sai aka ce a wannan ranar ba rufin asiri shi yasa ka jin aka tashi kiyama annabawa cewa suke Allahumma salli Allahumma salli Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri domin duk mutumin da asirin shi ya rufu a duniya ya tonu a lahira ya tabi duk mutumin da asirin shi ya tonu a duniya in ya rufu a lahira ya dace shi yasa yazo cikin sunna annabi in yi sallah kafin yi sallama yakan yi addu'a Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai min hisabi mai sauki Allah kai min hisabi mai sauki ina ma'ana hisabi mai sauki Aisha tace manzon Allah bayan kuma Allah madaukakin sarki yana cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ma'anar ina ma'anar wannan aya saboda annabi ya ce duk wanda aka yi mai hisabi ya shiga uku sai tace to ai Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai annabi yake ai fassara hisaban yasira shine tun farko aka kai ka gaban Allah sai Allah ya ja ka gefe guda yace ka ga laifinka da laifinka amma na yafe maka ku tafi da shi aljanna shine hisabi mai sauki amma annabi yace in ba haka ba duk wanda aka ce za a yi mai lissafi ɗaya bayan ɗaya sai ya halaka Allah ya mana hisabi mai sauki Allah yace wal jari zil qurba da makwabci na kusa wal jari junubi da kuma makwabci na nesa malaman tafsiri sun yi maganganu da dama akan me ake nufi da makwabci na kusa wasu suka ce makwabci na kusa shine makwabcin da ya zama musulmi ne kuma makwabci ne a wajen zamantakewar gida ko office ko kasuwa ko gona al jari junubi kuma makwabcin da yake na nesa wanda yake kafiri ne duk Allah yace a kyautata musu wasu kuma suka ce makwabci na kusa shine wanda ya zama ya ketare daga lissafin ainihi wato yana cikin lissafin gidaje 40 dama da hagunka gaba da bayanka wannan magana ta samu marawa sai dai daga hadisi ne wanda bai tabbata ba kamar yadda yazo cikin silsilar da'isa a takaice dai malamai suka ce makwabcinka na kusa da makwabcinka na nesa duk ma yadda ka dauka wane ne kake fahimtar cewa wane makwabci ne na kusa Allah ya ce ka kyautata mishi wane ne kake fahimtar cewa makwabcinka na nesa Allah madaukakin sarki ya ce ka kyautata mishi sannan was-sahibi bil jambi da kuma ainihin as-sahibu bil jambi wanda yake aboki ne amma na nesa aka ce kamar abokin tafiya tashan mota kawai kuka hadu kuka shiga mota za ku je Kaduna ko Port Harcourt ko Abuja ko Kano Allah yake ka kyautata mishi kariya zan a motar nan ka kuntata mishi ka matsa mishi ka takura mishi Allah yake ka kyautata mishi wa ibn sabili haka nan wanda yake matafiyi ne matafiyi ne guziri ya yanke mishi ka kyautata mishi wa ma malakat aymanukum haka nan bayanku Allah yake ku kyautata musu Bukhari ya ruwaito hadisi cewa wata rana sahabi Abu Dharr da shi da Bilal suka yi fada Bilal bakin fata ne Abu Dharr farar fata ne Balarabi sai Abu Dharr ya zagi Bilal yace ja ka ba mu guri dan bakar mace sai Bilal ya sa hannu a kai fashe da kuka yazo yace wa annabi Bilal ya yace Abu Dharr mun yi fada da shi ya zage ni ya aibanta ni yace uwa ta baka ce wanzu Allah ya kira Abu Dharr ya mai fada yace a ayyartahu bi ummi yanzu ka aibanta shi saboda uwar shi baka fata ce menene laifin uwar shi dan ta zama baka fata waɗannan bakaken fata ba bayinku bane Allah ya saka su a ƙarƙashin mulkin ku abinda kuka ci ku ba su ci abinda kuka sha ku ba su sha abinda kuka sa ku ba su sa shine Abu Dharr wata rana tafiya ta kama shi sai aka ga sabanin yadda aka saba ga al'ada ma'ana galibi in za a yi tafiya sai ka ga mai gida ya hado saitin kaya masu tsada direba kuma sai ganshi da ishara haka ne ko to amma sai aka ga wannan sabanin al'ada yadda oga iyo shiga haka yaron shi bawan shi yayo shiga sai aka ce Abu Dharr yaya sai ce haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam amma a yanzu wani direban ya sawo babban riga mai gidan ma ya sawo babban riga sai mai gidan ya fushi yace to waye babba wai sai ka koma ka sawo jamfa ko shirt sannan ku duba yanzu irin abin da yake faruwa abin takeici sai ka dauki mutum ya nemi maka gadi ko yana direban gidanka yana taimaka maka amma abin takeici abincin da za a dafa a gidan karshen ta shi ba zai ci ba wani irin zalunci ne wannan baka kyautata mishi ba Allah ya ce wa ma malakat aymanukum waɗanda hannayenku suka mallaka dinnan da bauta ne da yarintakar gida ne ka kyautata musu to mu kuma baka fata muna da wata irin muguwar dabi'a misali a garin Port Harcourt a cikin River State wani bature ya dauki wani yaro Bahaushe dan jihar Jigawa ya dauke shi ya zama mishi gate man yana gadi a kofar gidan shi da mai gadi tsawon shekara 2 sai baturen ya kira shi sai ya ce ka je garin ku ka binciki nawa ne zai sai maka gida gida lafiyayyen gida nawa ne zai maka aure nawa ne zai maka jali ka je ka dawo na baka mako 2 yaron nan yaje ya dawo yazo da lissafi a wancan lokaci kamar 300,000 duk zata ishe shi waɗannan abubuwa baturen nan ya kawo rabin miliyan naira 500,000 ya bashi yace ka je ka sai gida kai aure ka samu jali ka zauna a garin ku zan dauki wani ya ci gaba da mun gadi nagode amma bakin fata ne malam kai sai ke wayaye bushashe shi a Port Harcourt ya kashe kudin nan sai koma yana gate man a wani gida ran nan sai baturen nan ya tako motar shi sai zo wannan gidan yana zuwa yayin hon ana bude kofa sai ga tsohon yaron gidan shi din nan yace wane yace kai sai kira abokin shi mai gidan yace a kori wannan yanzu a kore shi nan take sa aka kore shi shine ya fadi yadda al'amari ya faru yace sa wani lokacin sai kaga bakin fata shike maganin bakin fata mutum maganin mutum ka gani ka duba da irin wannan ihsani Allah ya ce ku kyautata wa yaranku ku kyautata wa bayinku Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda kyautata wa bayin shi da yake yi Zaid bawa ne na Khadija Khadija ta dauke shi ta bada shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam irin kyautata mishi da Annabi yake yi rannan sai Zaid iyayen shi suka ji labarin ai dan mu Zaid yana wurin wani mutum a kasar Makka sai suka taho da makudan kudi da kanin uwar Zaid da uban Zaid sai suka zo suka ce mun ji labarin dan mu na wurin ka shine muka zo ko dubu nawa ne ka fada mana zamu fanshe shi Annabi yace a a me zati dan ku ne na ba ku izini ku tafi da shi bani bukatar kokobo aure shi suka ce kai ai mun gode to kai Zaid sai ka kintsa kayan ka yace ina ai in zauna ina bawa aure shi yafi in zauna ina da a gure ku Annabi ya ji dadin wannan amsa da Zaid ya bayar Annabi ya ce na yanta ka har abada ka zama da kai ba da ba ma dana daga yau a daina ce maka Zaid dan Harisa a koma ana ce maka Zaid dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya aza Zaid a gaban raqumi ya rinka kewaye Makka ya je ya samu taron jama'a ya ce jama'a wannan Zaid ne daga yau ya zama dana halal malak sai da nassin aya ya sauka daga baya a Madina cikin suratul ahzabi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ai duk dan da ba irin ainihin dan jinin ka bane kakka nasa ba shi ga kanka kira shi da matsayin shi in bararran bawanka ne kace bararran bawanka gurgurdan yadda yake dai sai ran nan ne aka daina cewa Zaid Zaid dan Muhammad aka koma ana ce mishi Zaid dan Harisa dan Allah me ya kawo wannan zumunci jama'a kyautatawa iyayen nan na Zaid suka musulunta suka je suka yada addinin musulunci a kasar su ga kasar Habasha mafi yawanci yau musulmi ne in ba dan aka danne su ba fadar sarkin Habasha in ka shige ta har yanzu zaka ga an sa udkhuluha bisalam aya alqur'ani ce a kofar fadar jidda cewa sarkin ba ma guje ne jama'a mun gane wannan da kyau saboda an taba samun wani sarki a zamanin manzon Allah Kirista ne sai ya musulunta shine sarki Najashi tun wannan lokacin aya alqur'ani nan ake rubuta ta ba fenti ba duk abin da aka sake sai an koma an rubuta ayan nan udkhuluha bisalam har yanzu fadar sarkin haka take jama'a mun gane wannan da kyau ko to ya jama'ar musulmi Allah dai yace ku kyautata wa bayinku domin inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya son dukkan mutumin da yake mai takama mai alfahari Allah baya son shi domin duk taka maka da alfaharinka ba za ka taka kasa ta burme ba saboda muqami ba za ka fi duwa tsingarin ku tudu ba hadisi yazo sahihi cikin sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallama yace wata rana wani mutum ya hada gayu ya fito yana takama yana fariya sai Allah ya fishi da shi sai ya sa kasa ta hadiye shi annabi yace wannan mutum yana can yanzu yana fagamniya da kayan adan shi a cikin wutar jahannama Allah bai san takama kazo ka wuce mutane saboda kai me wane wai ba za ka yi musu sallama ba wallahi kowa ya kai baka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam al-imamu muslim ya ruwaito sahihin hadisi Anas dan Malik yazo zai wuce yara fana wasan kasa sai yace musu assalamu alaikum sai aka ce akramakallahu wadannan yara ne na wasan kasa yace haka naga annabi nayi ka taba yara na wasan kasa sallama ko sallama ma sai to ni an ansa wai manya manya diban fari eh ka bi sunna ka zauna lafiya Abu Huraira sanda aka nada shi governor a kasar Oman da aka ce za a raka shi da jiniya da sai yace me ye zati yace ku bani jaki da mangala aka ce ranka ya dade jaki da mangala kana governor guda yace ku bani jaki da mangala ku hada da takunkume shi to zuwa za su raka kai yace ba wanda zai raka ni kusa da garin mu ne na san gurin ya taka jakin nan ya hau yana zuwa jama'ar gari an fito za a tarbi governor kawai sai aka hange shi akan jaki yace assalamu alaikum ga sabon governor nan akan jaki akai ta dariya kowa sai ya zama abokin Abu Huraira yanzu in ya fito wata ran yace takarawa ba zai saka mai ƙuri'a ba innal birra shay'un hayyinun wajhun taliqun wa lisanun layyinun a yanzu ne mutane suka lalace siyasa ta zama sai siyasa ta kuɗi amma a da siyasa sakin fuska ce duk mutumin da aka ga mai mutunci ne da shi ake zabe yanzu ko kawai wanda zai bada kuɗi ya kulla omo da sabulu yana aikawa mata cikin gida to shi za a saka ƙuri'a tun daga nan ne siyasa ta lalace daga nan ne kun gama wanke riga ku kenan daga wannan omo ba ku sake wanki jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to in dare yayin sai kuma Abu Huraira yana governor fa sai ya fito cikin ƴan yara ana wasan ojiyo jiyo da governor sai kaje ana yeye an riba kan governor to ba wai Abu Huraira ba shugaban kasa nan kurkusa da mu kasar Ghana Jerry Rawlings tsohon shugaban kasar Ghana sai ka ganshi ya hauke kan yara da safe ya je ya siyo bread ya dawo gidan shi har documentary aka sa ya fito ya je ya siyo brody sai ne yace brother Jerry share with me ce araba a bani rabi mana sai zai tsaya gutsarin mushi sai wuce da rabi shugaban kasa kuma nan Ghana bakin kafiri ne kuma arni bai imani da Allah me yasa ya mutunta su kowa san kasar Ghana shekaru 20 da suka wuce ɗan Ghana sun ci wahala nan Najeriya suke shigowa suna kuka suna bala'i suna wahala mata su karuwanci Jerry Rawlings da ya samu kasar ya gyara al'umma shi suka ji dadi wallahi abinda zaka yi wa al'umma kenan ka samu albarka har yau har gobe har kiyama ta tashi sai an ce Allah ya ji kansar dauna annabi ne ko mala'ika ba daya malami ne ko babu mai sarauta ne dan siyasa ne irin ka takara ya tsaya aka zabe shi amma ya mutunta mutanen shi shi yasa kowa zai bude baki ya ce Allah ya ji kansar dauna Allah ya ji kansar dauna tsakaninka da Allah kai da kake shugabancin jama'a a yanzu kana jin in ka mutu nan da shekara 5 za a yi maka addu'ar Allah ya ji kanka sardauna yau shekara shi 30 da nawa da rasuwa sardauna an kashe shi a 15 ga watan January 1966 shekarar sardauna yau 34 da rasuwa amma har yau to waye ma bai ci albarkar sardauna bane in kai ba kai boko ba danka yayi in duk ba ku yi ba an taba kai ka asibitin nan sardauna ya kafa makarantar to ya ba za a yi koyi da sardaunan nan bane ku mutunta mutanen ku kun samu mulki Allah ya dauka ya ba ku Allah yace wa bayin Allah sune da allazina imma kannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur. Bayin Allah nagari Allah yace in muka dau gwamnati muka basu su tsaida sallah su ainihin sa a tsayar da sallah. Sayyidina Umar takarda ya rubuta wa gwamnonin shi da daraktocin shi yace sallah tafi muhimmanci a wuri na fiye da aikin gwamnati. Dan hakan ana in aka kira sallah ba computer ba ko menene a gaban ka ka watsar da ita ka tafi. Haka Allah madaukakin sarki yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sala. Ko yace mazaje ne wadanda kasuwanci saye da sayarwa bai hana su ainihin wato game da ainihin tsaida sallah. Aka ce waɗannan sahabban an kwatanta su ne a wannan aya da wata ɗabi'a su. Idan mutum tinka ne ko mai walda ko kafinta in ya ɗaga guduma zai buga sai ya ji an kira sallah Allahu akbar sai jefar da guduma ta bayan shi sai gaba sai tafi masallaci ba zai ce to bari dan ƙara sana inna yasa Allah ya yabe su. Amma yau wani kafintan ko telan ko mai aikin office in ya fara aiki sai karfe 9 na dare zaka ji yana iqama azhar iqama al-asr iqama magharba iqama isha ba fiqhun da yake fada haka ba inda aka ce ana hada sallah hudu. Ya jama'ar musulmi ku mutunta mutanen ku. Yanzu dai siyasa ta farko ta kare yanzu zango na gaba ake jira ko maiwa kana daga cikin wadanda kake sa ran zaku fito takara mecece manufarka kawai ka tara kudi ka wawushe kudin jama'a kana kansila a ƙauye ko kana ciyaman a ƙauye ka wawushe kudin jama'a ka je kai tafasikanci arne ran nan yana sanya gaya mun bakan magana sai da na zage yace kun kafa shari'a kun tsani kanku kun tsani mutananku yace je ka hotel kaza a cikin GRA na sabon garin Zaria ka ga mutananku ranar Asabar sun baro garurukan da kuka sa shari'a kun hana su sakewa sun zo sun kama kowa ya zo da ƴan matan shi. Nace to ba aikin shari'a kenan ba. Nace kai yanzu addinin ka ya yarda da yin wannan barnan ne a to mun an kuri meyi daga gari lefi akai sai da na zage fa yana neman ya ci ne da baki mala saboda Allah jama'a wannan irin abu ne. Haka kana bawan Allah talaka sai aka ce kai ne ciyaman ko kai ne kansila sai kai taɗiban kuɗin jama'a kana zuwa kana fasikanci da ƴan mata saboda Allah. Kuna jin sardauna wannan naɗin ne sardauna ko alkyabbar ko wannan carbin halin girma din ne sardauna nawa ne yau a Najeriya duk in ka tattara su ba su yi girman shi kadai ba. Din rawanin ka in ka sa ba rawanin ne fa girma ba rawani ba akan tunkwari yake siyo shi ba gashi nan ko bandir nawa ne ko ba haka bane. Ashe babban abin da yake shine halin girma zaka kiyaye shine zai sa ka zama sardauna ba haka ba. Yau har cikin bakaken arna akwai sardauna sardaunan kaza sardaunan kaza amma dukkan su sai kaga in an tattara su fa wallahi rawanin sardauna sai kaga kafi ganin darajar rawanin sardauna fiye da wasu sardaunonin na yanzu. Saboda me dare ba zai yi sardauna ya ce aje yaron shi je dauko mai mata ko yarinya da mota ba amma yanzu kana babba sai ka ba da mota ka je a dauko maka yarinya da rana a office kai clear wasu kuɗi zuwa account ɗinka na gwamnati ne duk yaron ka yana gani kuma sai gobe ka fito ka ce Allahu sallallahu alaihi wa sallam mu ne manya haba ai ba da baki ake faɗi ba hali ne ai. Saboda haka jama'ar musulmi a kyautatawa talakawa to kamar yadda nace gaskiya saboda Allah asali wannan ainihin wa'azi nawa ina so in jawo hankalin ƴan uwa ne akan haƙoƙin makwabta. Bayan da muka ji wannan aya ta Al-Qur'ani wadda ga ta ita kanta ta ainihin wadatar mana kaɗan daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi yace la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. To jama'a, wallahi kowa ya karkada kunnan shi. Annabi yace wanda din makwabcin shi bai kubuta daga sharrin shi ba ba zai shiga aljanna ba. Kullun makwabcinka yana dardar, yau wanne sharri zaka hado mishi? Annabi yace dan wuta kake, ba za ka shiga aljanna ba. Jama'a mun gane wannan da kyau. Duk mutumin da makwabcin shi bai amintu daga sharrin shi ba, Annabi yace ba zai shiga aljanna ba. To sai ka auna ka gani, akwai wanda duk sanda gari ya waye tunani yake yau wanne sharri zai hada makwabcin shi a ciki, wanne bala'i zai jawo makwabcin shi. Wannan hadisi ne sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, haka nan Ahmad da Hakim da Ibn Hibban sun ruwaito makamancin shi daga sahabi Anas. Muslim kuwa ya ruwaito sahihin hadisi, wata rana wata mata makwabciyar wani sahabi mai suna Sa'idu dan Zaid, wanda yana ɗaya daga cikin mutane goma 'yan aljanna, haka siddan wata ran sai ta fito ta saka hannu aka ta saka ihu, jama'ar gari suka taru, wancan lafiya tace makwabcina Sa'idu dan Zaid ya diban min iyakar katanga, malami ne cikin sahabbai, ita kuma fasika ce, tana son ta mai sharri, ta bata mai suna a ce malamin sunna cikin sahabbai, ya dibi filinta ya kara da nashi, ai kun ga an zubar da mutunce shi. Ya fito yace baiwar Allah kin dade kina kunkuni, yau kin fito da maganan nan karara, wallahi ban ci iyakar ki ba, ban dibi gidanki ba. Tace wallahi ka diba. Yace ban diba ba, tace wallahi ka diba. Sai yace ya Allah, abinda matan nan take fadi a kaina idan ƙarya ne, Allah ka dauki ranta a cikin gidan nata, sannan ka saka gidan nata ya zama kabarinta. Sai da ya fara mata addu'a, Allah ya saka mata makanta. Bayan kwana biyu ko kawai sai ido dip, sai makanta. Addu'ar bayan Allah, wallahi ko a yanzu ka guji zalintar jama'a, wallahi in wani yace Allah ya isa shikenan, ba sai ya ja ayatul kursi ba, ba sai an sauke yasin ba, ba sai an yi yanka ba, in ka cuce shi yace Allah ya isa, sai ka kirkire da dare an yi ta yafi dubu, a wallahi baka da hankali, dan mata da ta kama ka ne, dan haka kai yadda da ta yanzu. Wai kai an yi ta yafi dubu, Allah ya isa, zaka ga karshen ka. Abinda Annabi ya ce, addu'ar wanda aka zalunta ba ta faduwa ƙasa banza, addu'ar iyaye ba ta faduwa ƙasa banza. Uwarka ta ce tafi ka gani, wallahi ba za ka taba ganin da kyau ba har ka mutu. Ubanka in ya ce tafi ka gani har ka mutu, sai dai kaga har ka amurde. To haka wanda ka cuta, nan da nan wannan mata sai ta makance, ta fito za ta je ban daki kawai, sai ta afka rijiya, akai juyin duniya a fito da ita aka gagara, sai aka ce a zuba kasa kanta, aka toshe ta, kun ga addu'ar ta kama ta. Dama haka yace Allah ka makantar da ita, Allah ka saka kabarinta a cikin gidanta, shikenan. Haka wani sahabi aka nada shi governor, mutumin kirki, malami wanda har Annabi ya yi shaida shi, Sa'ad ibn Abi Waqqas, sai kawai wasu daga wani masallaci sai aka kafa mishi karan tsana, sai aka ce ai mai sharri. Haka zaka ji yanzu, kawai haka siddan wani sai aje a hada wa kansula kaza sharri, mai sarauta kaza aje ai mai sharri, kai yanzu zaman sharri kake yi, Allah kada Allah ya nuna mana sharri jama'a. Kawai sai aka ce aje a hada mishi sharri, aka je aka kai karar shi wurin Umar, aka ce gwamnan mu Sa'adu dan Abi Waqqas macuci ne, sata kudin gwamnati yake. Gwamnan mu Sa'adu dan Abi Waqqas matsoraci ne, baya zuwa jihadi sai dai tura ƴaƴan jama'a a kashe su. Gwamnan mu Sa'adu dan Abi Waqqas bai iya sallah ba, sallah azhar ma a fili yake karatu saboda jahilci, gashi kuma gwamna guda. To su su kuma ba irin shugabannin kasa ne na yanzu da an kawo maka gulma kawai shikenan faka-faka ka dauka ba a'a sai ya kafa committee bincike ya aika wa Sa'ad yace ka dawo gida Madina yace ana zargin ka kaji abubuwa uku me zaka ce yace duk ƙarya ake min rankai da yace dama ni haka nake zato ni na san ba za ka aikata waɗannan abubuwa ba amma saboda ka'idar aikin gwamnati committee za su ci gaba da bincike yace a ci gaba bincike yayi bincike sai Umar yace ku je ku rinka bi masallaci masallaci kuna sallah da an idar da sallah ku miƙe ku ce wannan shine gwamnan ku Sa'adu dan Abi Waqqas jama'a me za ku fada haka aka rinka yawo ai azhar nan can ai la'asar can ai magriba can ai isha duk gari suka bada shaida shi sai aka dira masallacin da daga nan ne wannan gulma ta fito sai wani dattijo wani tsoho mai suna Abu Sa'ada sai ya miƙe ka san munafiki ya iya magana haka Allah ya ce munafiki akwai zakin baki sai miƙe ya ce to mu kam tunda dai an ce mana dan Allah mu faɗi gaskiya mu za mu faɗi gaskiya mu ba za mu yi munafinci ba haka ce to me gaskiyar yace gwamnan mu bai iya sallah ba azhar da la'asar ma a bayyane yake karatu gwamnan mu macuci ne sata kudin gwamnati yake gwamnan mu matsoraci ne bai zuwa jihadi sai dai tura ƴaƴan jama'a a kashe su aka ce to kai Sa'ad ka ji abin da aka faɗa a kanka ka ji gashi ashe nan an ba da shaida gaskiya ne me zaka ce yace ba abin da zan ce sai dai zan ce salasun bi salasin yayi min sharri uku zan mai addu'a uku yace ya Allah wannan bawa naka idan ya tashi ne dan riya a ji shi a ce shi ma yana faɗa da gwamna ya isa ya tashi dan yi min kasafi yace zarafi na Allah ina roƙonka ka tsawaita mishi rai ka hada shi da fatara ka dora mai jaraba shikenan abu uku ya isa ga tsawon rai ga fatara ga jaraba kai malaman da sun iya addu'a mala Allah mala kaga da in baka dade a duniya ba ai jaraba ta yi sauki to sai yace Allah ka tsawaita mishi rai sannan ka hada shi da fatara sannan ka dora mai jaraba mutumin nan ya dade a duniya ya ki mutuwa fatara ta tasa shi gaba ga ƴaƴa kamar cinnaka gari ya waye kudin sukari ma babu wani kuma lokacin za a je wankin gyambo wani lokacin ba shi da ainihin lafiya larurori suka dame shi sannan Allah ya aza mai makanta sannan sai jaraba san mata ya kama shi duk inda ya ji muryar mace sai ya kwasa da gudu ya bi inda yake jin muryar sai ka ji ana kauce nan ga wanda addu'a bayin Allah ta kama shi Sa'adu dan Abi Waqqas kenan wannan hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari a cikin babin da ke bayani akan karatu a cikin sallar azhar ta jama'a yanzu nan ka amince kai wa makwabcinka sharri ranar kiyama aljanna ta haramta gare ka kamar yadda ta haramta ga Fir'auna to amma bari mu ji abin da Annabi zai ci gaba da ba mu labari a cikin hadisan shi ingantattu Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce mala'ika Jibril ya zo ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wasiya Annabi ya ce ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu an sayarisuni Aisha ta ce ma zala Jibril yusini bil jar mala'ika Jibril bai gushe ba ya nemin wasiya yana jan hankali na game da makwabci hatta zanantu har sai da na tabbatar ma'anar zato kenan an sayawarrisuhu cewa ai ma makwabci kamar zai gaji makwabci Annabi cewa yake an yi mai wasiya an ja kunnan shi an karantar da shi yace da yaji irin zumuncin makwabci sai yace sai na tsammaci kamar ma makwabci zai gaji makwabci wannan hadisi Bukhari da Muslim sun ruwaito shi to jama'a ina matsayin mai cutar da makwabcin shi Abu Huraira yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fashaka ilaihi jaran lahu wani mutum yazo ya kawo kukan makwabcin shi yace ya manzon Allah makwabcina na cutar da ni. Faƙala nabiyu sallallahu alaihi wa sallama salasa maratin, so uku annabi ya ce wannan mutum isbir, kai haƙuri. Sun maƙala lahufin rabi'a awi salisa, a na hudu dai annabi ya ce kai haƙuri. Mutum ya ce ya manzon Allah yana cutar da ni, annabi ya ce kai haƙuri, ya ce cutarwa ta yi yawa. Annabi ya ce kai haƙuri, ya ce ya manzon Allah cutarwa ta yi yawa. Sai annabi ya ce itrah mata'aka fi tariq, tafi ka je ka kwaso kayan gidanka kakaf, ka fito da su bakin titi ka aje. Fa fa'ala, mutumin ya je duk da firiji ne da injin nika da gado ne duk ya kwaso ya fito da su kofar gida. Qala faj'ala an-nasu yamruna bihi wa yaquluna malak, mutane sai su zo su wuce wa na lafiya, duk kayan gida kayo waje da su. Fa yaqulu, sai ce azahu jaruhu, makwabcina ya matsa mini, shine nake son ban mai garin, in ban mai gidan. Faj'alu yaquluna la'anahu Allah, sai jama'a suka fara cewa Allah ya tsine mishi albarka, Allah ya tsine mishi albarka. Faja'a jaruhu, da makwabcin nashi yazo yaji irin wannan tsinuwa dake aunawa cikin gidan shi. Fa qala, sai ya ce rudda mata aka, ka koma da kayanka gidanka. La wallahi la uzika abadan, na rantse da Allah har abada bazan sake cutar da kai ba. To jama'a, kun ji duk wanda yake cutar da makwabcin shi ma'ana la'anta ta tabbata a kai shi. Wannan hadisi ne sahihi, hadisi ne kyakkyawa wanda al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi, Bukhari ma ya fitar da shi a cikin ainihin littafin shi Al-Adab al-Mufrad. A cikin wani hadisi da Abu Zarrin ya ruwaito, sai annabi ya ce idza tabakhta marqatan, ya kai abazar, idan gidanka za a yi romo. Kun san Laraba suna da wata dabi'a, shi yasa mai yawa ba za mu fahimci wannan hadisin sosai ba. Balarabe, ko a yanzu Larabawa an ka tafi kasashen Masar ko Saudiya ko ina ne, sai ka ga Balarabe kawai yau gidan shi romo za a yi, a sha romo, ba miya, ba nama, romo kawai za a yi, a zuba kowa a faranti ya sha. To Larabawa na da wannan ɗabi'ar, a samu ruwa a zuba tumatir, a watsa magi ya ɓararraka, sai kowa ya lasa, sai ka ji zuciyarka ta numfasa. To annabi ya ce duk sanda za a yi romo a gidanka ya Aba Zarri, fa akthir ma'ahu, ka zuba ruwa da yawa, a zuba sanwa da yawa. Sun manzur ahla baitin min jiranika, sannan ka dubi makwabtarka. Fa asibhum minha bima'rufin, ka kyautata musu. Ya jama'a, mu mu dawo mu tabbaka wannan hadisi a yadda rayuwa take mana. Sai a ce gidanka an yi layya, gidan wane ba a yi layya ba, sai ga ƴaƴanka suna tawajigi gida kan rago da gwiwa, yaro kuma ba shi da kara, sai fito da zabgegiyar gwiwar rago yana ci. Abokan shi suna gani, san mana ya ce kuma ku yi mana, yaro ashe yaro bai da mutunci, ba abin da ya shafe shi. Sai ga yara suna bi suna lashe gwiwa hannun shi, suna dan shan roman haka. Yana Allah isa fa duk da haka, wai bai yafe ba ma wannan roman ma da ya bi hannun akala. To duk laifinka ne kai uba, da yadda aka yi a gidanka rufin asiri sai ka ɗiba, sai ka kai gidansu su ma. Amma so ake a ce gidanka ne, kai ne. Amma ko iyayenmu da ba su rayu irin wannan bakar rayuwar ba, a da sai ka ga dattijo ɗaya ya siyo yadi duk an ɗinka wa yaran anguwa. In aka zo kaciya sai ka ga gindin mangwaron nan wajen yaro 30, yaro ya zo wucewa kawai sai a ce kai ma zauna, sai a mishi kaciya. Tunda dai ɗan makwabta ne, ɗan ɗan uwa, shi yasa ka ga, sai ka ga mutane sun taso suna ganin dattawa da girma. Dattijon kowa in ya gaya maka magana ubanka ne. Yanzu kuma ga cicciyar dijon mai ruwa na da kai, kuna sakkwata muna zage-zage. A gani fadan komai bai kawo haka, saboda mawaki ya ce wanda ya ce babu babba, wallahi babban ne bai yi halin manya ba. In ka ji yaro ya ce ƙarya ne, ba abin da ya haɗa ni da kai, wallahi laifinka ne, kuma ka zargi kanka. Zamani na lalacewa fa, amma manyan ne yake lalacewa, saboda mawaki ya sake cewa babban da bai da tarbiyya kullum bai gudun abin kunya. To in ko baka gudun abin kunya, sai ya ce to shi kuma yaro kwaikwayonka yake. to kun gani jama'a wallahi mu kyautata wa makwabtan mu. Aisha saboda ta gaji kyautatawa, idan aka yanka tinkiya ko rago gidan manzon Allah har sai ta rabar da naman ba ta aje musu ba, sai ta gama rabo kakaf sai ta ce wa yarinyar to ke ina namu ne, sai yarinyar ta ce to ga dai wani nan dan ragowa duk tana ta kyauta to akai gidan wani akai gidan wani duk ta rabar. In ta zo sai ta ce a manzo Allah kaga dan abin da muka manta, mun manta duk mun raba, sai manzo Allah ya ce wannan ne raban mu, ai kawai ai wancan da muka bayar shine raban mu, wannan asara shi zamu dan ci zamu mai kashi, wancan ko zamu same shi a lahira. Saboda haka a kyautatawa makwabta ya jama'ar musulmi, saboda muna da tambayoyi da zamu amsa, zamu ainihin saurara anan insha Allah ta'ala abinda muka ji na alqur'ani da hadisai da zantuttukan malaman fiqh da na hadisi da na ainihin sauran tarbiya. Allah ya amfanar da mu abubuwan da muka kuskure, muna roƙon Allah, Allah ya ainihin taimake mu wajen mu gyara, kuma Allah ya yafe mana. Zamu dan saurara anan kaɗan jama'a, Allah kamar yadda na ainihin bada haƙuri babu laifi, wata rana an gayyato mu garin nan, muna da lokaci zamu zo insha Allah ta'ala. Waɗanda suka yi gayyatar nan da sauran jama'a duk da suka agaza, ga su a tsaitsaye ƴan agaji da sauran malamai da limamai, Allah ya saka musu da alheri. Muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka riga mu lahira da imani, Allah ya ji gansu. Waɗanda ba su da lafiya suke kwanta gidaje ko asibitoci, Allah ya ba su lafiya. Wanda ya samu kanshi a halin kunci, muna roƙon Allah ya fishe shi bala'in da zai biyo bayan abin da ainihin yake faruwa a duniya din nan, muna roƙon Allah ya tsare mu daga wannan bala'i. Alherin da ke ciki Allah ya hada mu da shi. Zamu ainihin wato saurara anan, saboda tambayoyi sai a zo a amin insha Allah. Allah ku kashe rediyon nan Allah. Amin.
Akwai tambayoyi kamar haka.
Na'am.
Yace Allah ya gama kuma ina neman ƙarin bayani. Me inda liman yake tsalla? Amma sautin liman yana ice mamu.
Na'am.
Ko ina?
Na'am.
Shin malam menene matsayin zakara ko kuma ladani?
To matukar ana jin sautin limami, sautin limamin ya isar, ba sai an samu wani yayi ladanci ba ko yayi aikin zakaranci. In ko har aka samu wani ya aikata haka, to malamai suka ce bai kyauta ba, ya aikata makaruhi. Wannan maganar ta zo a cikin littafin Mukhtasar na fiqhu Malikiya da littafin fiqhu Sunna na Sayyid Sabiq. Amma Shehu Usmanu a cikin littafin shi Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a ma ce waye, kai mamun da kake jin muryar liman, kake aiki da muryar liman, kana jiran sai zakara ya fadi sannan zaka aikata. Shehu yace wasu malamai sun ce baka da sallah.
Allah ya kiyaye. Na'am.
Sai tambaya na biyu ce Allah shi gafarta malam, mutum ne ya kasance yana yin addu'a a kowane wurare, wato bi ma'ana ba inda addini kawai ya kira ba, misali kamar wajen aikin ƴan kulat, misali kamar za a buɗe wata football sai a kira shi a ce to malam sai a buɗe mana wannan wasa da addu'a.
To gaskiya duk inda ya zamba wurin mutunci bane, bai kamata mai mutunci ya je gurin ba. Ai zaka ji malaman fiqhu na cewa idan karuwa ta mutu ko mashayin giya ko wani fasiki, makaruhi ne mutane masu mutunci su je wurin su yi mata sallah ko da musulma ce, makaruhi ne mutane masu mutunci su je su yi sallah ga dan karuwa ko dan zina ko makamantan haka. Me yasa? Saboda kamar karfafa su ne. To sai dai ina son mu san asalin club da ake cewa, daga baya ne harkar club ta lalace, amma ai ƴan club, ma'ana kungiyar Hay'atul Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar kenan, amma mu a Najeriya ne da kungiyar club ta shigo mana sai ta zama ƴan iska ne wai suke shiga club amma ƴan club ai mutanen kirki ne in ka tafi Ka'aba Allah masu radio nan sai hakuri su kashi in ka tafi ainihin Ka'aba kana tawafi zaka rinka ganin wasu dattawa idan namiji yana kokarin ya hadu da mace sai kaga suna kokarin rabawa suna nasiha a sannu-sannu haka waɗannan ai a hukumance an kaje a Saudiya ƴan club ne ma'ana hay'atul amr bil ma'ruf to amma mu anan da al'amarin yazo masu mutunci sai suka ki shiga sai aka bar karuwai da kawalai sai suka shiga shine sai harka ta lalace kamar yadda siyasa take yaushe za a bawa karuwai da kawalai siyasa to da aka bar musu masu mutunci suka ja da baya sai al'amari ya lalace to amma in ya zama ƴan club ne irin waɗanda aka san marasa mutunci cudanin karuwai da fasikai babu shakka ba daidai bane malami ya je ne musu addu'a domin akwai zubda mutuncin malanta ko a ce ƴan kwalla za su yi kwallo wannan da gajeren wando wannan da kai da kitson ƴan mata kuma a ce malami ya tsaya ne musu addu'a wannan kuskure ne Allah ya kiyaye na'am
ce Allah shi da fata malam tambaya na nan shi ne kasancewar dai Allah ya halatta jihadi a kan musulmi
na'am
sai ga wata matsala
na'am
matsalan kamar abin da ke tsakanin mutanen America da musulmin Afghanistan
me
ya kamata musulmi ya kasance dangane da matsayin shi a cikin wannan rikici
to shi jihadi ai yafi karfin halacci Allah ya wajabta mana ne jihadi wajibi ne gurgurdan yadda Allah ya hore maka yanzu shi Usama bin Laden in ma shi ya kai harin nan Afghanistan in ma ita ta kai harin nan to sun yi jihadi ne da yadda za su iya kai kuma ba za ka iya ba kana nan jira sai ka rinka addu'a Allah ya rusa America ya daukaka musulunci naka jihadin ke to mutane suna ainihin wato kawo wata propaganda akan wannan al'amari da ke faruwa a duniya cewa ai bai kamata mu goyi bayan musulmin Afghanistan ba bai kamata mu goyi bayan Usama bin Laden ba dan me ya jama'a yanzu ku kun goyi bayan abin da ake mana da abubuwan da aka yi mana a da abubuwan da ake mana a Palestine kana zauna a gidanka a zo ainihin wato a rushe gidan kana zaune da iyalanka a kashe ka a kwashe ƴaƴanka a je a maida su Yahudawa kun san abin da ake a Palestine kenan yanzu abubuwan da aka rinka mana a nan kasar tun daga 87 kafancan da 90 92 91 wane ne zangon katam abubuwan da aka yi ta mana a Bauchi abubuwan da aka yi mana a Jos duk waɗannan abubuwan na tabbatar muku cewa akwai sa hannun turawan yamma a ciki duk waɗannan abubuwan da aka yi ta yi kana yabawa to kadai dan an kai hari an make gini biyu shikenan kawai shikenan dan mu ne da ya sarakan bakin jini kawai sai kuma a ce wai ba mu kyauta ba mu muna goyen bayan Afghanistan gwamnati ce ta musulunci gwamnati ce ta ahli sunna muna goyen bayan Usama bin Laden kuma addu'ar da muke shi ne Allah ya taimake shi ina son ku sani ya jama'a wallahi barnar da kasar America take a zamanin nan bata gaza barnar samudawa da Allah ya ce wa iza batashtum batashtum jabbarin mutane ne azzalimai macuta jama'a ba ku ga irin kisan kan da aka rinka a Africa din nan ba yakin kasar Liberia da yakin Sierra Leone idan wani soja ya je Liberia ko Sierra Leone ya dawo dan Allah ka zaunar da shi ya baka labari wani soja cikin mutanen mu ahli sunna mutumin kauru nan kauru yace wani yaro daga cikin irin waɗanda turawa suka sa suka rinka kashe iyayensu lokacin da ya tuba yace musu shi ya kashe uwarshi da ubanshi aka ce ya aka yace bindiga ya dauka ya je gidansu yasa uwar da uban suka fito suka kneel down suka durƙusa gaban shi ya dauki wuka ya yanke kunnan ubanshi ya ce kar ka manta sanda nake karami irin izayar da kai min yau Allah ya danka ka a hannuna sai na rama ya ce ka bani wahala dan haka sai na baka wahala tukun sannan ya sake yanke daya kunnan sannan ya sa bindigaye fata-fata da naman uban uwar tana durƙushe tana kallo. Sai da ya gama ya ce ke baki bani wahala ina yaro ba don haka ke harbi ɗaya kawai ya ishe ki. Pat ya sa ya make ta. Ku je ku nemi documentary cassette zan ɗauka in Allah su sai aiko da malam ya sa muku ku gani. Irin bala'in abin da aka yi ɗan jaridan sai ya ce wai ya sa ɗaya bisa biyar ne. Wai ya rarrage di ya zabje. Amma wallahi in ka gani sai ka yi kuka in kana da tausayi. Sai ka ga yara ƴan ƙanana ga su nan shekara biyar shekara bakwai sai su ce su suka kashe iyayensu. A zazzaga wa yaro hodar Iblis ya sha ya ce tafi ka je duk mutan gidanku ka kashe su. A bashi bindiga. Yaro ɗan ƙarami a koya mai yadda zai harba bindiga sai a bashi hodar Iblis ya shaƙa sai ya fita cikin hayyacin shi ya je duk mutumin da ya gani sai ya kashe. A je a samu garwa guda na manja a dafa shi sai ya tafasa. A rinka kamo mutane ana tsoma hannunsa a ciki. In ka ce kai wannan da wahala sai a ce maka short sleeve ko long sleeve, dogon hannu ko gajeren hannu. In ka ce dogon hannu sai a datsa hannunka zuwa wuyan hannu. In ka ce gajeren hannu a datse zuwa. Duk wannan aikin turawa ne da suke mana. To dan kawai an aika da guda 200 lahira ko 209 ko wani musulmin cikin su Allah ya ji kansu. Amma ina gaya muku jihadi tsakanin mu da America farawa akai. Mukam, we are very much happy that America is under attack and Pentagon is on fire. We are very much happy and glad about that.
Allah shi gafarta malam.
Na'am.
Allah ya gafarta malam. Ji mai tambaya ce.
To. Na'am.
Ina son a yi man bayani shin ko menene wato kungiya a cikin addinin musulunci, masalan kamar ni dan izalani, wato dan kungiyar izalani, a ni dan kungiyar
fitiyani
ne ko kuma a ni dan fitiyani ne?
Na'am. To kungiya a cikin addinin musulunci a bace wadda take daidai ne a kafa ta don aiwa musulunci hidima, a samun mata shugaba da waɗanda za su gudanar da ita ba dan kuma ba don a agazawa musulunci. Matsayin kungiya a cikin addini kamar matsayin wanda zai tafiya ne daga nan jere zai je Lagos. In ya so ya tafi a ƙasa ya tafi, in ya so ya hau mota ya tafi, in ya so ya hau jirgin sama ya tafi. Haka mutumin da ya tayar ma da'awa zuwa ga musulunci sai ya ga cewa akwai buƙatar ya kafa kungiya ko ya shiga kungiya kaza, sai ya kafa ko ya shiga kungiya daidai ne. Wannan shine asalin abin da ya faru. Malamai ne na sunna suka tashi suna wa'azi yau kamar shekaru 23 a Najeriya suna faɗin sunna, sai gwamnati ta rinka kama su. Ana cewa kuna wa'azi babu izini a ƙarƙashin wace kungiya, suka ce ba kungiya. Aka ce in baku kafa kungiya ba dole ku daina wa'azi. Shine suka tashi suka kafa kungiya suka sa mata Jama'atu Nasri Jama'atu Izalatil Bid'a. Waɗannan malamai gayya suka yi suka tafi wurin sarkin musulmi Abubakar na uku Allah ya ji ƙanshi. Ranka ya daɗe ga ƙungiya mun kafa mun sa mata Jama'atu Izalatil Bid'a. Ya ce kai yara ba za ku iya ba. Ƙasar nan da ake cikin bid'a ku ce za ku gusar da ita wallahi za a kashe ku. Suka ce za mu iya. Ice in yara ba kusan abin da ƙasar nan take ciki ba. Ku je ku bar mutane wanda Allah ya shirye ya shiryu. Wanda Allah ya bashi bata Allah ba zai tambaye ku ba. Suka ce mu kan mun ji mun gani. Ya ce to in kun ji kun gani ku ƙara da wa iqamatus sunna. Har sun juya sun tafi ya ce yara za ku sha wahala. Suka ce kam sun dai amince. Ya ce Allah ya bada sa'a. Ka ji tarihin kafa Jama'atu Izalatul Bid'a. Jama'atu Nasrul Islam Sardauna ne ya kafa ta tare da shawaran malamai irin su Abubakar Mahamudu Gumi. Ba dan komai ba. Domin a rinka taimakawa addinin musulunci, ana karantar da musulmin da basu san musulunci ba, waɗanda suke kuma ainihin ba musulmi ba a musuluntar da su. Wannan shine tarihin waɗannan ƙungiyoyi. Don haka ba wai wannan ba, duk wata ƙungiya in dai an kafa ta da kyakkyawar manufa akan yaɗa sunna daidai ne. To amma inda ake samun matsalar shine dan ka kafa kungiya ka ce duk wanda bai shiga kungiyar ka ba to baka yarda da shi ba komai sunna shi, to anan ne ka bata. duk mutumin da yake sunna naka ne yana ciki ko baya ci wajen kungiya kawai shikenan ma'ana domin ita kanta kungiyar da ka kafa ka kafa ne dan kai musulunci aiki to in wani ya koma gefe guda shi ma yana yi musulunci aiki wannan bai raba kanku ba raba kai shine shi yana sunna kai kana bid'a ko kai kana sunna shi yana bid'a amma duk inda mai sunna yake yanzu ba ga Usama bin Laden ba mun taba ganin shi ne amma ba namu bane namu ne yawa to haka ake yi amma muka ce Usama bin Laden ai Saudiya ta kore shi dan haka ba namu bane ai kaza a tunda din namu ne kasan mu ba daya ba layaran mu ba daya ba amma addini fa daya ne haka duk inda kake sunna namu ne kai kuma kakka soki sunna namu ne kai shine bayani insha Allah
alhamdulillah Allah shi gaba ta malam shi ko wannan cewa ai malam ina so ai mun bayani akan wannan al'amari
eh
wato kamar yadda muka sani zai iya cewa ni a addinance ko al'adance mu dai malikawa ne
eh
yaani kuma sai wato malikiya mazhabin malikiya sai ta zo da wani abu mai dan tsauri tsauri
na'am
to amma sai in hango sauki sauki a Shafi'iyya
na'am
amma idan nazo da shi sai mutane na su riga gani na haka daban-daban
na'am
mallan a dani mana bayani
to kasancewar ka ba maliki ko ba Shafi'i ba a hana ka ba amma abinda aka hana ka shine ka ga gaskiya ka ki aiki da ita idan kaga gaskiya kake aiki da ita to wannan kam ka aikata laifi to amma barin ga maka yadda ake ba sauki ake nema wai saboda wani ya ce da sauki ba a'a domin al-Imam Sulaiman At-Taymi yana cewa in ittaba'ta rukhsata kulli 'alimin ijtama'a fika sharr kullu in dai har kace sauki zaka rinka bi na malamai to sharri zai tattaro akan ka amma kana malikiya sai kaga wata mas'ala wadda yake Shafi'iyya ta fada ita ta dace da sunna sai kace ka dauki waccan matsala ba dan ka koma Shafi'iyya ba dan ka bar malikiya ba sai dan kaga ita mas'alar ita ce mai dalili kawai wannan shi to amma cewa mutane za su rinka ganin ka zo da sabon abu ko za su tsangwame ka sai kai hakuri ai shi kanshi addinin sanda annabi ya zo da shi cewa aka ya zo da sabon abu sabe ma suke kiran shi karkataccen yaro da yazo da sabon addini